Bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da kuma saki haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. A yau 13 ga watan 2 shekara ta 2024. Wannan kuma shine shirin kashi na 13. Muna yi wa associate prof barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanku da yammacin wannan rana. Muna muku fatan alkhairi kuma muna roƙon Allah ya bude mana kwakwalen mu ya ba mu ikon fadan daidai ya kuma kare mu da fadawa cikin kurakurai ko karancin fahimta. Allah ya sa mu fara lafiya mu gama lafiya. Amin. Bismillah injiya.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta farko take cewa akaramakalla wai tana kawartace take shiga group, akwai wani group da ake shiga na WhatsApp haka da ake koya saduwa aure da sauran dai abubuwan aure. Shine take tambaya ya halatta me hukuncin haka.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Nas'aluka Allahumma tabaraka wa ta'ala wa natubu ilayka min jami'i dhunubi wal khataaya. Kamar kullun kamar yadda aka saba barkanmu da saki kasance annan fili namu mai albarka na amsoshin tambayoyi. Galiban ne iyayenmu mata da kuma wasu daga cikin maza da suke turowa. Kamar yadda kuji injiniya ya sanar cewa ko ya tambaya wata ta aiko, menene hukuncin shiga group na WhatsApp da wasu mata suke yi da ake koyar da jima'i da abubuwa dai waɗanda suke yi na abin da ya shafi harkar mata da alaka ta auratayya. A hakikanin gaskiya akwai haddari kwarai da gaske, akwai haddari kwarai da gaske shiga irin wannan ainihin wato irin waɗannan groups, kuma zai iya zama haram ma saboda dalilai kamar haka. Na farko dai ita matar da take wannan abun maza za su yi za su kalle ta tunda group ne, namiji ma zai iya shiga ya je ya kalle ta, wanda kuma haramun ne wani namiji ya ganta a cikin wannan yanayi da take wannan bayanai. Abu na biyu akwai maganganun batsa da za su iya gindayawa. Abu na uku ko a shari'a abin da ya shafi harkar alaka ta auratayya kinaya ake yi, ba karara ake fitar da su ba. Bana tsammanin wautan matanmu ya kai ga ba za su san yaya ake yi a shari'a ba sai sun je sun shiga group ana fitsaranci ana nuna abubuwa wanda yake bai kamata ba. Kuma a je a faɗi wasu maganganun ma wani lokacin a ƙetare shari'a. Abu na hudu akwai rashin kunya a ciki. Manzo Allah ya ce al-haya'u min al-iman, innal haya'u wal-imanu qurina jami'an. Kunya tana cikin imani, da kunya da imani an hada su wuri guda. Idan an cire daya an cire daya. Duk wani group da za a je ana koyar da waɗannan abubuwan babu kunya a ciki kwata-kwata, sai an kori kunya kwata-kwata a ciki. Maganganu ne na batsa, nuna abubuwa waɗanda suke bai kamata ba. Da haka ina kira ga iyayena mata su nisanci shiga irin wannan group, kuma su nisanci ainihin wato zuwa suna aikata irin waɗannan ayyuka. Kuma duk matar da mijinta ya hana ta shiga wannan, ta shiga ta saba wa Allah. Don na san wani kes din da mijin ya ce kar ta shiga, ta ji ta shiga. Ke duk abin da ya buya gare ki, ba abin da ba a koyar ba a shari'ar musulunci an yi bayani, sai ku tambayi malamai ko maza ko mata. Amma ba magana ce wadda za a zo ainihin wato ana yada ta karara haka a fili ba. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ya ganar da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai tana soyayya da wani ne yana son ta, tana son shi sosai, to amma sai baban ya ce mata in ta kara kula saurayin nata bai yafe mata ba. To wai shine, amma ita fa bata rabu da shi ba a halin da take wannan tambaya, shine take tambaya wai me hukuncin abin da.
To hakikanin gaskiya ni ina fadakar da ku ya ku dan uwana mata, duk wacce fa take so ta yi albarka ta bi iyayenta. Yanzu wani ya zo yana neman ki, hatta kai ga babanki ya ce bai yafe miki ba in kika yi alaka da shi, har kina da wata damar da zaki rubuta wata tambaya, kin ci gaba da saba ubanki, kin ci gaba da sabawa umarnin mahaifinki, kuma kizo kina tambaya akai kina kusan albarka, kina neman alheri, duk abinda ubanka ko uwaka tace maka bata so ai sai ka hakura da shi. Iyayen nan fa ku daina wasa da su, iyaye fa suna da matsayi, iyaye fa suna da daraja, mu fa ba maguza bane, ba fa rayuwa muke ta turawa ba fa, muna rayuwar Allah annabi ne fa. Shari'a ta ce dole mu yi da'a wa iyayenmu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أدون قولي آية نعبنا تكي نوناوا أشين سورة الإسراء آية تركي مغانا أكن واجب تنبيئي هذا داء وإيا يباين أنبي الله كر أدكا مسطاوا كر أي جائي هذا سو أشين فد أمس بكا بكين توسعيد جنك أيد رحمة أرنك أي مسعدوا الله يجيك أنسو يمس رحمة كما يدسكريني ومن آيارا غنانا. Na tabbatar babanki yana son ki, kuma na tabbatar babanki yafi ki dogon tunani, tunda kiga ubanki ya ce ki rabu da wannan saurayin har ya miki Allah ya isa in kika ji gaba da alaka da shi. Ni kam a wurin na ba wata fata wadda zan zo ne miki bude miki kofa ki je ki saba ubanki ki halaka, dan haka ki rabu da shi in dan gwal ne ki rabu da shi. Idan kuma akwai son zuciya daga wajen babanki to ki nemi magabatansa cikin siyasa, ki rabu da saurayin amma ki nemi a shawo kan babanki ko ta hanyar mafiya ko ta hanyar babansa ko mahaifiyarsa ko malamansa ko wani abu, a shawo kansa yadda ku yi alaka da mutum. Kuma a ƙarshe ina gaya miki, ko da kin je kin ci gaba da alaka da saurayin nan har kika samu dama kika je kika aure shi, to auren nan naku ba zai albarka ba, zaki je tafka miki wulakancin da ba wanda zai taimake ki a duniya. Cin amana ne, yaudara ne, shi kuma da wani izini zai zo yana miki magana ubanki bai yadda ba, ai haram kuke aikatawa. Da haka ku ji tsoron Allah ƴan mata, ku yi biyayya wa iyayenku, ku rinka ganin girman su, yaushe ma aka haife ku, yaushe ma kika girma, kin zama budurwa kirjinki ya daga kina ganin daidai kike da kowa. Irin wannan rashin hankalin da kuke da tsaurin ido da nuna isa da wani nuna birnantaka da wani wayewa, kauyawa ne ku ba ku da wayewa, duk yadda ba za ta bu ubanta ba kauya ce, kuma ba gidajiya ce, kuma rudaddiya ne ga kuma fushin Allah. Amma in iyayenku sun yi son zuciya ko sun yi kuskure, to a bi hanya ta shari'a a girmama su, a gyara musu kuskurensu. Ki je kina hira da wani miji da ubanki ya yi, Allah wadarai da shi, Allah gyara mana halin mu.
Allah saka da alkhairi. Wannan tace Allah ya ji kan magabata, wai shin akwai haramci mutum mai mata biyu ya je inda ba anan ba nan ba anan ake ba nan yake ba girkin ta bane ya je ya ci abinci kuma ya mu'amala aure da ita, shin akwai haramci?
Ba zan a ce haram bane ba, babu haramci kai tsaye haka, sai dai yana iya daukan haramcin kuma ya danganta ga yadda mijin ya dauke shi. Na farko ina so mata ku gane da kishiyarki da ke da wacce duka matansa ne halal ne gare shi, a kowane lokaci yake manta da su ya mu'amala da su. Shari'a ba ta hana mutum ya je gidan matarsa ko da ba ita take girki ba ya ci abinci, gidansa ne, yayi abincinsa ne, ba laifi ba ne. Dan ya zo ya ci abinci a gidanki, ya ci abinci a gidan yar uwarki, ba haramun ba ne. Al'ada ce ta sa kuke hana mazajenku su je hularsu, ma wai ba za su dauka ba a gidan abokanan zamanku, ko kuma mutum bai isa abin nan ba. Annabi ba yana zuwa ɗakin matan shi yana cin abinci ba suna bashi? Annabi yana zuwa ɗakin matan shi ba ranar girkin su ba, hadisi sahihi. Kowa idan ya ji matar sai ta kama wani abu na ɗan taɓawa, na ɗaukan hankali da girmamawa, ya ci, da haka ba haramun ba ne. To sai abu na biyu, alaƙa ta auratayya. Shi asali shi ne an riga an raba kwana, kowace mace da kwanan mijinta da lokacinta. Wannan shine lokaci da shari'a ta kayyade wa namiji yi alaka ta auratayya da shi da matarsa. To amma wani yanayi larura bukata takan iya jefa dan adam. To idan yaje yayi a wannan yanayi ko larura ko bukata ta kai shi yaje yayi, ba wai kawai haka kawai yake keta dokar ke ya barki kina da girki kuma yaje can ba. Idan yayi irin wannan ya barki na da girki bai samu ya biya miki bukata ki bai je gurin wata tunan ne ya aikata haram. Amma bukata larura yanayi kuma sai an fassara an yi bayani ba. Yawwa ku kun fi ni sani ko mata, in yaje yayi to ba haramun ya aikata ba, ba haramun ya aikata ba. To amma abinda malamai suke faɗa shine to kaman ya dauki wani hakkinki ya kaiwa wata, to kina bin sa ba shi kenan. To ya kamata ya rama miki wannan ainihin wato hakkinki da ya dauka na ranar ki da yinin ki da lokacin ki da bukatar da yaje yayi a babin kyautatawa, a babi na adalci. To wata rana ke ma sai je miki, amma ban da dalilin da zan ce ya aikata haramun kai tsaye, kawai na san cewa ya tsallaka ranar girkin ki ya je gurin wata yayi bukata da mu'amala. To amma idan yayi din sai ya rama miki, ko ita ma wata rana sai ya zo yayi. Kamar yadda malaman suke bayani, wani lokacin kamar mutum ya zo dakin wata mata sai mata abinci ko abin fadayi abin sha'awa amma bai kai wancan gidan ba, to sai ya ji a ransa cewa wata rana ita ma wannan matar da bai kai mata ba ita ma a gidanta zai iya sayan wannan kayan abinci ya kai ba tare da ya kai can. Kun ga an yi balansin. Yawwa amma abin da kuke faɗa cewa wai din da ka je aka yi alaka aka samu da wai dan shege ne kuma haram ne, wannan ba haka bane. Wallahu ta'ala a'lam. Allah gane da
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai me hukuncin matar da ta daina ba wa mijinta haƙƙin aure tsawon shekara ɗaya ko sama da haka wai saboda ya ce zai ƙara aure, kuma a gaba ta ce dan Allah a taimaka mata da addu'a.
Ya wace addu'a za a taimaka miki? Kina cike da rashin gaskiya, ki aikata wannan laifin kuma ki ce in miki addu'a, sai dai in miki addu'a Allah ya shiryar da ke. Na sha faɗa muku ya ku mata, kun ga tsakani da Allah ana bibiyan al'amuranku, ana ba ku fatawa, ana dodora ku akan hanyar daidai, amma wasun ku fa suna rashin hankali fa. Yanzu akwai wata mace da ta isa, akwai wata mace da ta isa ta ce wai mijinta wai kada ya ƙara aure. Zaki faɗa amma baki da haƙƙi a shari'a, zaki faɗa amma baki da haƙƙi a shari'a, baki da dalili a shari'a, kuma kin yi sabo, kin saba wa Allah. Mijinki ya aikata abinda Allah ya ce, Allah ya ce fanki huma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba, ku aura abinda ya muku na mata ko biyu ko uku ko hudu, Allah ne ya ce namiji ya ƙara aure. Amma an hana shi kuma yi zalunci ko ba ka bane, Allah ya hana shi ya zalunci, ya halatta masa ya ƙara aure, ya hana shi ya zalunci. Dan haka ki bar mijinki ya ƙara aure kuma ki mutsanta masa ya miki adalci. Magana kaurace masa da kika shekara guda zaki dawo ne ai, tunda kika fara fatawa yanzu ai ina jin kema kin fara jin jiki ne ai, zaki dawo da kanki. To ki sani kina cikin fushin Allah, ki sani kina cikin fushin Allah, dan ya tabbata a cikin hadisi malamai suna tsoratarwa ana bayani duk matan da mijinta ya neme ta a shimfiɗa bata je ba akwai ukubar Allah akan ta. Ke shekara guda kike cikin fushin Allah, da kake tuba aure kuma sai yayi. Yawwa baki saki hana shi aure ba, wannan ma ki runguma hakuri, fadan da yafi karfin ka kame da shi wasa kuran. Da ka laifi kika yi ba daidai kika yi ba, kuskure kika yi, Allah ya gyara miki halinki. Sannan muna miki addu'a kamar yadda kika bukata, Allah ka biya mata bukatar ta, Allah kuma ka gyara halin wannan mata. Kuskuren da kika yi Allah ya sa kin ji wannan fatawa kuma ya baki ikon gyara, baki kadai ba. Duk wata mata da take da irin wannan larurar, to karki kuskure ki kaurace mijinki, karki kuskura, kuskure ne, Allah ganar da mu. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan mata aure ce take tambaya wai me halaccin mijinta yayi amfani da hannunsa wajen biya mata bukata, shine take tambaya. Akwai wanka a kanta koda bata ga maniyi ba, sannan take cewa bai hakan ya halatta.
To na farko dai wanka yana zama wajibi ne ga namiji ko mace, idan idan sun hadu da juna an samu saduwa idzal taqal khitanul khitan kuma da yazo a cikin hadisi in kaciya ta hadu da kaciya mana suka yi saduwa tsakanin miji da mata to wannan faqad wajaba alghuslu wanka ya wajaba haka yake a hadisi haka yake a cikin littafin fiqh to nan a case dinki ba saduwa ce kuka yi normal saduwa ta shari'a da aka yadda da shi ba sannan abu na biyu in an fitar da maniyi ana yin wanka in an fitar da maniyi ana yin wanka wannan ko ta hanyar saduwa ko ba ta hanyar saduwa ba ta karfin sha'awa aka yi wasu wasanni har ta kai ga aka fitar da maniyi to za a yi wanka to ba a fitar da maniyin ba sannan ba a yi saduwar ba da haka amsar ki babu wanka a kanki babu wanka a kanki abu na biyu mutum yana iya amfanuwa da iyalinsa ya biya bukatarsa ta hanyar sha'awarsa ta hanyar da ta dace kuma in babu cutarwa a ciki na farko dai ga inda shari'a ta bada dama a yi amfani da shi karki manta wannan kada mai gidanki ya manta duk da cewa wani zai iya cewa kofa ce maftuha a bude yanda mutum zai iya amfanuwa ya ji dadi ya biya bukatar sai kashi sha'awarsa to sai dai in ya zama kuma babu cutarwa to anan sai a tambayi likitoci shin saka hannu na mutum da farcensa da hannunsa da yake taba abubuwa ya rinka sashi a gaban matarsa wannan bai da illa ba zai je sa mata wata cuta ba ba zai kuma illata ki ba yanda gurin yake da sensitivity ma'ana guri ne da yana bukatar inaya hasa kulawa al'auran mutum a dauki hannu hannun nan farce akwai a ciki akwai kazanta akwai datti akwai kaza da sauransu sannan hannun nan ba mamaki watakila amfani da na dama ko na hagun da sauransu to in na hagun ne fa da shi yake wanke fitsari da shi yake tsarkin kashi ya dauka ya zura wa mace a cikin wannan abu ku tambaye likitoci idan sun ce akwai cutarwa to haramun ne kuma zai iya zamantowa akwai illa a gangan jikinki da lafiyarki to sai zama haram amma wannan tambayar tana daga cikin tambayoyin da zamu yi dada arjiya su pending zamu dada bincike la'alla cikin malaman zamani akwai wanda ya yi magana akai ko yi wani bincike wanda ni ban yi ba ya gano wani abu in Allah ya so ya yarda amfani da hannu wajen biyan bukata ta mace amma idan har akwai cutarwa wannan kai tsaye ba bata lokaci ya zama haramu yawa ba za a duba jin dadin da ake ba amma za a duba menene a cutarwa akwai hadisai da suka zo da maganganun malamai dangane da istimna'i mutum ya amfani da hannunsa shi a karan kansa ya biya bukatarsa shi namijin to in muka dube shi a wannan janibin wato al-istimna to zamu iya cewa haram ne wanda yake amfani da hannunsa wajen biyan bukatarsa to amma shi al-istimna mutum yana amfani da hannunsa ne ya taba jikinsa ya ji dadi a karan kansa ya biya bukata to shi wannan case din yana amfani da hannunsa a jikin wani to shi ma din kuma ya ji dadi wala Allah ya biya bukatarsa to shi yasa nace abin yana bukatar ainihin wato karin haske da bayani duk da cewa a hadisin istimna'i malamai sun yi magana mafi yawancin su hadisi ne dha'ifai ba su inganta ba duk da wasu malamai sun kokarin inganta wasu akwai fatawoyin malamai wasu da suna ganin ba komai akai wasu kuma sun saba musu irin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah an tambaye shi ya ce wannan ba a so haram ne bai kamata a aikata haka ba da sauran maganganu na malamai wanda insha Allah wata rana gabar in ta zo zamu dada fadada zancen wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace wallahi yace matar shi ba ta yin sallah yace ko ya har in ya tashi daga kasuwa ma baya son dawowa gida so dole ko ya ce mata tayi sallan nan fa ba za ta yi ba sai yace to kawai ma sai wajen kwanciya aure ma sai yake gaurace mata haka saboda baya baya jin dadin abin da take to shine yake ga amma hakan da yake wai yana damun sa to me yake neman a bashi shawara ya zai yi dan Allah
yana damun ka ai saboda ka jarabtu da ita ne ai sallaman ta zaka yi kawai ka kore ta kawai tunda ba ta sallah kai zaka zauna da arni ko arniya mun fada a hadisi al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah abinda ke tsakanin mu da kafirai fa sallah as-salatu imaduddin sallah tushen addini ne man aqama ha faqad aqama ad-din wanda ya tsayar da sallah fa ya tsayar da addini to me amfanin matar da zaka zauna da ita ba ta sallah kima me amfanin namijin da zaki zauna da shi ba ya sallah kuma yana da awar musulunci shi ba ahlul kitabi ba akwai hadari dan uwana ai kaurace wannan wannan wanda kai ma ai mai sauki ai sallaman ta zaka yi ai daga jin fata wannan ka je ka zauna tunda kai kai tai ta ki tai to sai ka hada ta da malamai su mata nasiha ka ga yau iyan ta sai mata nasiha in ko ta ki tai ba ta sallah to kaga wannan matar ta kafa kafira ce saboda kaga tana inkarin wajibcin sallan bace da wajibi bane ba to me amfanin ka tare ƴaƴa da irin wannan mata kasamar mata ka kaurace mata ba sau dai ba in dai zaka ki kusantarta yasa ta gyara ta rinka sallah halal ne gare ka ka kaurace mata karka damu wannan damuwar da kai da kake wannan din rauni ne irin naka ko ka jarabtu da ita ko kuma ka karo wata ka ci gaba da yi mata wa'azi ka dada kara mata kishiya ko guda biyu ma zaka buga mata masu nauyi ka fada ta ɗaya nan su zama su uku ko kuma ka sallame ta don Allah Allah ya bata ikon ji Allah ya bata ikon gyarawa akwai asara ba karamar asara ba mace mata aure ta zauna ba ta sallah Allah ya sauye
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace mai hukuncin da mai kantin da yana da kayan abinci to sai suka tashi a kasuwa shi kuma tsohon kaya ne da shi sai ya kara musu kuɗi
bai kamata ba abin da 'yan kasuwa suke yi mutum ya je siyo kaya a 3000 ana ta ƙara-ƙarayin farashin nan kayan da ka siya shi a 3000 kana siyar shi 3200 da 3500 yanzu kaya ya koma 5000 ko 6000 ka zo kana siyar shi akwai rashin tausayi a cikin wannan akwai rashin tausayi akwai rashin jin ƙai wanda 'yan kasuwa ya kamata su fahimci wannan mun taɓa yin bayani akan wannan annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbul abda sam'an idza ba'a sam'an idza ishtara sam'an idza iqtaba Allah tabaraka wa ta'ala yana son mutum mai sauki in zai sai abu mai sauki in zai sayar sannan mai sauki in zai nemi bashin sa a biya shi bashin sa abinda 'yan kasuwa suke yau na ƙara-ƙarin farashi abu ne na rashin jin kai wallahi duk da na san suna da uzuri amma yanzu mu muna magana ne akan tsohon kayan da ake da shi a ajiye yanzu wani yake gaya mai ce akwai wanda ya ajiye taliya yanzu ta fi shekara biyu a ajiye ya siye ta a 1000 kaza yanzu zai dora ta a farashin yau na'am kayan sa ne ba za mu hana shi ba jarin sa ne kudin sa ne in ya ga dama abin da ya siye shi a naira 10,000 ya mai da shi 200,000 ya sayar kayan sa ne amma babu tausayi da a cikin wannan babu jin kai kuma irin wannan kudi ba sa yin albarka ya kamata 'yan kasuwa su san da wannan suna cewa ai in sayar ni kuma ba zan iya siya wancan ba to dama in ka je kasuwa iya jarin ka ai iya abin da zaka siya wannan kariyar lalacewan kudin kasar ka ne ya jawo amma magana ta Allah duk duniya inda aka ci gaba wallahi ba a irin wannan abu sai a irin wannan kasar ta mu malam muna nan muna ta zagin kafirai muna ta zagin su cewa ba musulunci suke ba ba kaza suke ba amma sun fi mu tausayi da jin kai yanzu kwanan nan wani dalibi na shekararsa 20 da wani abu yana America yana aiki ne a wani babban kamfani na manta sunan kamfanin akwai kayayyakin su yace wallahi malam idan za a ƙara farashin kaya tura wannan duk customer in yazo sai ya ce da shi to kai maza ka sai waɗannan kayayyaki kai maza ka kokari ka amfana saboda wata mai zuwa ranar kaza za a ƙara farashi. Yace kuma abin da zai baka mamaki mallam, idan sun zo duk kayan da yake mai tsawon farashi shine za su sayar da shi a tsawon farashi mai sabon farashi dai. Kuma wato adalcin sai su ce maka ga wannan dala 20, ga wannan dala 17. Sai ka ce ah to ya aka yaya wannan dala 20 da dala 17 kuma duk iri ɗaya ne. Sai ka ce quality ne bai ba, baturen zai ce ma a duk iri ɗaya ne, wannan a tsofan farashi ne, wannan kuma a sabon farashi, wallahi ka tura suke. Ka duba malam bature ne kafiri shi wannan bawan Allah Bashir yake sunan shi, wallahi cewa ya malam shagon na Yahudawa ne. Kuma wani abin da zai daɗa nuna maka rashin tausayin ƴan kasuwan mu wasu, wallahi malam shi yasa ana ta neman kuɗin an gagara samun kuɗin kuma ba albarka. Yace wallahi malam da yawa shaguna na Yahudawa America Ingila ana cewa Ramadan ta zo, yanzu ce yanzu kaga nan Ramadan bai kai wata ɗaya ba. Yace wallahi da Ramadan tana zuwa malam za su sauke farashi gaba ɗaya, kawai za su sa Ramadan Karim ba musulmi bane, shagon Yahudawa ne. Yace gaba ɗaya haka za su yi ta sayar da kayan su low har abinda musulmi fa ba sa bukata, har wanda ba musulmi ba su suna warwasan kaya saboda albarkacin watan Ramadana. Arne kafiri ba Yahudi ya yadda ya sauƙaƙa farashi wa musulunci da musulmai, amma musulmi yana tara taliya yana ɓoye suga yana ɓoye shinkafa yanda ya saye ta a dubu kaza, yanzu yana so ya ninka farashi yana sayarwa wai yana so ya samu kuɗi, ina za ku samu albarka? Ba daidai ba ne. Kuma ba wannan ba, wallahi mala hatta kasashe na Laraba wannan da kake gani na musulunci, idan ka je Saudiya haka ne, in ka je Misra, in ka je Kuwait, in ka je kaza, wallahi hannan kasar Sudan sau da yawa mun sha zuwa za mu sai kayayyaki sai su ce maka wannan a tsohon farashi ne, wannan kaza. Na je wani shago babba a Misra zan sai wani mashin ne zan siya, haka irin mashin ne wannan na injin wanki ne ina jin da irin abun nan boto gas din nan, abun me suna abun nan na gas na dafa abinci din nan cooking gas. Wallahi malam sai suka ce min kai maza kai kokari ka siya saboda za a kwashe wannan kayan tsohon farashi ne, kamfani zai kawo sabon farashi. To ana zuwa ana ta siya ranar kaza ga wata, to za a kawo sabon kaya. To idan an kawo kuma sai su kwashe tsohon karashin sai su gwancensa a wani wuri. Ka duba abin da suke, amma ka duba mu musulmin mu abin da suke na rashin tausayi da jin kai. Magana cewa idan naje kaya na ni kuma idan naje zan sayo a kasuwa ba zan same shi a wannan farashin ba, ba hujja bane, ba dalili bane. To wanda zai fara kasuwancin a yanzu shi ya zai, dama a shari'a duk abin da ka sayo shi da tsada ka sayar da shi da tsada, wanda kuma ka siyo shi da arha ka siyar wa mutane da arha ka samu albarka, ka saka tausayi ka saka jin kai. Yanzu saboda Allah mutum ya siyo taliya naira 6,500 ko 5,000, yau ta wayi gari ana saida ta 14,000-15,000 misali, haka kudin sai ka ce wai ai ka ci halal abinda kake saida shi 6,000 haka, yanzu ka zo ka saida shi naira 15,000 kuma kana neman albarka? Za ku sayar za ku yi ta sayarwa, amma kuma albarka kuma babu, dan annabi ne yayi addu'a mai sauƙaƙa wa mutane a cikin siyansa da sayarwansa, Allah ina masa albarka. Da ka ƴan kasuwa ku ji tsoron Allah, ku sauƙaƙa wa al'umma annabi, kamar yadda muke kira ga gwamnati ta ji tsoron Allah, ku sauƙaƙa wa mutane wannan tsanani da ake ciki, wannan tsadar hauhawan farashin ba zai zo mana da alkhairi ba. Ku tsayar da wannan abun, ƙasa ta zauna lafiya a samu kwanciyar hankali da nutsuwa. Ku haɗa kai tsakanin gwamnati da ƴan kasuwa, ba wanda bai da laifi a cikin su wallahi. Gwamnati tana da nata, su ma ƴan kasuwan suna da nasu, da kamfanoni kuma yanzu ka duba ma injiniya kamfanoni an zuba ido, gwamnati ta zuba ido wa kamfani. Yanzu wani mai kamfanin katifa yake ga me yace mallam haka kullum mun tura kayan mu ya kai miliyan 100 muka tura musu kuɗi. Yace ba su ba mu kayan ba, amma mun tura musu mun yi booking kaya, a yanzu mun sayi kayan nan miliyan 100 mu da sauran ƴan kasuwa. Yace wallahi malam ba su kawo kayan ba, kuma kuɗin mu yayi wajen wata biyu a gurin su, kawai sai su zo su ce mana kuɗi ya karu, sai su ƙara maka miliyan 20 miliyan 30 akai. saboda zalunci gwamnati ta zuba ido ta kyale waɗannan kamfanoni azzalimai marasa tsoron Allah. Kuma ko yanzu ma ai an yi hirar da wasu daga cikin manyan ƴan kasuwa a nan Kano akan hauhawar farashin nan, suka ce su ba matsalar su bane, kamfani take ƙara musu kuɗi, waya kawai kamfani take sai ta ce an ƙara kuɗi kaza, su wannan kamfanin ba ƙarƙashin gwamnati suke ba. Kuma galibin abun bakin ciki wasu kamfanonin ma ba namu bane, na baki ne kurin. Idan gwamnati bata faɗaɗa tunani da sanin ya kamata wajen controlling din wannan abu ba, wallahi baki sa zo su baza mana ƙasar mu. Ba wani mai kamfani da za ku kyale shi yazo yana saka farashi kawai yanda ya ga dama. Dole gwamnati ta samar da price control. Dole su ji cewa suna rayuwa ne a ƙasar mu, kuma dole su bi dokar ƙasar mu. Amma haka kurin kamfani kawai sai ya yanki meeting kawai suke a WhatsApp group, kawai sai su tura su ce kaya zama kaza, su ƙara kuɗin siga, su ƙara kuɗin taliya, su ƙara kuɗin omo, su komi ma. Wallahi wannan illa ce ba ƙarama ba. Kuma talakawa ya kamata ku sani daga cikin masu illolin nan akwai kamfanonin nan da kuma ita kanta gwamnati da su ƴan kasuwa, dukkansu collective wato mushkila ne a tare. Amma wallahi ana jin jiki malam, ana jin jiki, wallahi ana jin jiki. Allah ba mu mafita kawai.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah a fidda ita duhu, wallahi mijinta baya jin kunyar cire kaya a gaban yaranta, ko da zai yi tsirara su ganshi tsirara baya damuwa. Tace har ƴaƴan da suke da take riko ma tana ji suna hirar. Tace abin ya ishe ta haka, dan Allah a bata shawara kuma a masa nasiha.
Kai wato Allah Allah so wato wani ina kake samu waɗannan tambayoyin ne? Ni ka inna lillahi wa inna ilaihi wannan kuma yana faruwa,
yana faruwa mijinta ne
yanzu. Saboda Allah malam mutun yazo da girman kamalan ka zo kana cire kaya tsirara gaban manyan ƴaƴanka, yanzu wannan sai an ja maka aya, an ja maka hadisi, wannan wani irin maguzanci ne? Ko arne bai zai wannan abun ba? Haramun ne abinda mai gidanki yake, dan haramun ne bayyana tsiraici. Idan yazo yana yi ki kori yaran ki kai ku tashi ku tafi, ko ki gaya musu ku ce in kun ga babanku zai cire kaya ku dan matsa ku bashi wuri tunda bai da nutsuwa. Karki gaya musu bai da nutsuwan, ma haushi na ji ne wallahi, raina ya ɓaci ne. Wannan rashin kimtsi ne wannan. Idan jahilci yake damun sa ai mai bayani. Idan rashin wayewa ne ba ƙauye ne mijinki, to ki nuna masa a hankalce a waye na zamani bai kamata kana tsirara gaban yayanka ba. Allah sauki. Ki ci gaba da yi masa nasiha, ki ci gaba da yi masa faɗa. Kuma ki kokari ki hada shi da magabatansa ko malamai ko iyaye ko abokane a gaya masa ba daidai bane abun kunya ne wannan, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan akan azumi ne, tace dan Allah wai ayi cikakken bayani akan suwa ya kamata su ciyar. Sannan kuma wanda ake bin shi azumi na shekara kamar biyu, wai an ce idan mutum zai rama dole sai ya ciyar, kenan a hade? Shine take tambaya.
To abu na farko dai bari in fara amsa wannan ta ƙarshe saboda ba ta da buƙatar wani jawabi mai yawa. Na'am, haka ne. Akwai malaman da suka faɗa cewa duk wanda ya jinkiri ya jinkirta azumi bai rama shi akan lokaci ba, ya sakaci, to idan yazo zai rama to sai yayi rama kuma ya ciyar, wannan uquba ce gare shi. Akwai wannan fatawa, kuma wasu malamai suna ba da ita suna bayani shi yasa za ku ji ana cewa an ci a ciyar. To amma wasu malaman sun yi bayani cewa kawai dai abin da yake na wajibi akan mutum ana bin sa azumi ko da bayan ya yi sakaci ya isa ya fari, amma ya rama azumin kadai ba sai ya ciyar. Wannan ita ce fatawar da tafi inganci, musamman wanda yake da uzuri yake da dalili ba sai ya ciyar ba sai ya rama din. Ma'ana rama wadda ita ce garanti dole sai an rama, amma ciyarwan akwai sabanin malamai akai. Wasu sun ce sai an hada an ciyar saboda an yi jinkiri ba a rama akan lokaci ba, wasu kuma suka ce a'a babu nasi tabbatacce da ya wajabta sai ka ciyar kuma ka rama din. To shi yasa za ku ji wasu malaman suna ba ku fatawa a yi azumin kaɗai ba tare da an ciyar ba. Kowane malami yakan ɗauki fatawar da tafi kwanciya a ransa ya fi gamsuwa da hujjojinta da dalilanta, wallahu ta'ala alam. Abu na biyu, suwa ya suke ciyarwa, waye ya kamata ya ciyar ne wai a azumi? Ana ta yin fatawa, ana ta maganganu, musamman mata malam sun shiga wannan babi, suna son banza, suna abubuwa wanda yake ba na daidai ba. bini-bini dan karamin cikinta wata biyu wata uku sai ka ji ta je ta auno gero kuma in sun zo cewa wannan wulakanci suna cin shinkafa da taliya da makaroni da kaza sai su je su auni gero ko dawa muri jaddawa aje a dauka ana raba wa mutane da dan karamin cikinta ko kuma da dan tana shayarwa tana kaza da sauransu ba kowa ne yake cewa ba Allah ya faɗa a cikin alqurani wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin a wata kira'ar riwayar wa alladhina yutawwiqunahu fidyatun ta'amu miskin aya surah al-baqara ne malamai suka fassara kamar yadda aka tambaye Abdullahi ibn Abbas wai suwaye ne za su ciyar dinnan suwaye wa alladhina yutawwiqunahu fidyatun ta'amu miskin ibn Abbas ya fassara wannan aya ba sai mun wahala ba yace ash-shaykh al-kabir wal mar'atu al-kabira haka ibn Abbas ya faɗa tsohon mutum mai shekaru da watakila shekaru ko rashin lafiya da tsufa shekarunsa yasa baya iya yin azumi da tsohuwar mace wadda tsufa yasa ba ta iya yin azumi su ne Allah ya ce a ciyar duk wani wanda ba wannan ba to sai dai ai kokarin tawili a shigar da shi da hikimomi da dabaru yanzu abu na gaba shine shari'a ta duba me yasa tace su ciyar saboda ba za su iya yi ba daga yanzu har mutuwar su ba za su iya yi ba ina so ku gane wanda zai ciyarwa yanzu waɗannan an ce su ciyar tsohuwa da tsoho na ba da amsa fa waye zai ciyar tsohuwa da tsoho da azubi ya fi karfin su to sai mu duba menene illar da ta sa aka ce kada su ciyar ai kada su yi azumi ba za su yi azumin ba yau kuma da za a ba su shekara nawa ma daga baya karfin su ya kare ba za su iya yi ba ta yanzu ita mace mai ciki ba za ta iya yi ba yanzu ba za ta iya yi ba amma gobe za ta iya in ta haifu ta sauke cikin ta mai shayarwa yanzu ba za ta iya yi ba to amma ai tana da time watakila akwai space shekara biyu shekara uku za ta iya yin azumi shikenan sai a ba mata fatar da dan karamin cikinta ta ciyar mai shayarwa to kenan sun daina yin azumi duk kun daina azumi da kina dan karamin cikin wai wata wai mijinta wai wai ta dauki ciki wai wata biyu ne wai cikin wai yadda ya ga tana azumi ya kama fada wai yake ki je ki zo ki kama azumi kai je auno dawa ya bata ka duba dan Allah malam wannan ba daidai bane ku daina ba mutane fatawa komi ciyarwa to sai mara lafiya da yake da marad muzmin na uku kenan maradun muzminun in an ce marad muzmin mai rashin lafiya dawwaman mai rashin lafiya da bayi da ranar warkewa kamar mai ciwon ulcer ko ba ka bane ba watakila ko mai ciwon suga mai tsananin da baya iya jurewa yunwa akwai masu ciwon sugan da ba sa iya jurewa yunwa ba a san ranar warkewa ba ulcer nan chronic ulcer ce ba a san ranar warkewa ba to wannan ma sai a ba su fatawa sai su ciyar amma a ce kawai mutum da ya dan kamu da wani ciwon da zai iya warkewa gobe jibi a ce ka ciyar wannan fatawar ciyarwan wallahi yawanci kuskure ne ake yi kuma ya kamata a ji tsoron Allah Allah ya faɗa wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yi azumi shi yafi alheri gare ku wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri mai tambaya ta gaba tace insha Allah za ta yi umara bana to tace wai ya halatta ta sha magani da zai tsayar mata da jinin al'adarta don ta samu ta yi ibada
ba laifi zaki iya sha in kina jin tsoron al'ada za ta iya miki illa har ma ki gama lokacin zaman ki baki samu dama kika yi umrar ba an tambayi Sheikh Muhammadu Musali Al-Usaymin rahimahullah cewa mace za ta iya shan magani ta tsayar da jinin al'adarta ta yi ibada ta umra da aikin hajji ta koma gida yace ba laifi za ta iya sha idan babu cutarwa a tattare da ita wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace su bi ne a gurin mijin su amma yana tare da uwar gidan a garin su suna yana aiki a can shi da uwar gidan to ita kuma tana garin su tana karatu to sai su taho hutu da shi da uwar gidan sai bayan wata biyu haka ko fiye da haka to shine take cewa an dawo wannan hutun wajibi ne ya raba musu kwana
a abin da yafi dacewa gaskiya a babi na adalci tunda miji yana tare da uwar gida kullun tana tare da shi kullun wannan kuma tana can wani gari tana karatu ba ta samun miji to sai aka dan samu dan hutu wata daya ya kamata a bar miki miji a hannunki ita ma ta koma gidan iyayenta zai su ta gaisawa amma nan babu adalci kizo ki makale wa miji ke uwar gida saboda jaraba tsiya kizo ki makale wa miji ki shiga hakkin abokiyar zaman ki ke fa iya tsawon shekaran nan gaba dai kullum miji yana tattare da ki kuma yanzu sun zo dan hutun sati biyu ko na musauran su shi kuma rabe rabe kin biyo mijin ka san wasu matan ma dan mugunta ma sai ta biyo shi wallahi ba zan barka ka tafi kai daya ba ke ta ce da mugunta irin ta mata kuma ta zo a rabe yan kwanakin da ita wannan amaryar take da shi namiji ya zo mata hutu a garin da take karatu sai a zo a hana ba daidai bane ko zuwa ma ta yi ta taho daga garin da take ta zo ta tarar da su to ya kamata a bata alfarmar wannan sati biyu ko wata daya ya zamanto yana ɗakin ta sai dai in ita din ta ga cewa za su raba kwana wannan babu laifi bane ba za su raba kwana yanzu kamar mutun ne fa yana tare da matarsa Abuja yana tare da matarsa Abuja shi Abuja yake aiki dan dama wani yunci yan Abuja nan sun fi samu wannan matsalolin to yana da wata matar tana Kano kullun a Abuja nan a can yake sai wata ɗaya wata biyu sati biyu sati uku based on dama da ya samu sai ya zo ya mata kwana ɗaya biyu uku mai kokari ne yake yin sati wai kawai wai kuma wai idan zai taho daga Abuja wai sai ta makale masa kuma ta biyo shi ba idan ya zo nan gidan matarsa anan sai ta makale kuma wai da ita za a raba wannan kwanaki ai wannan zalunci ne ai ai ba daidai bane kuskure ne wannan ya kamata ku ji tsoron Allah ku gyara kuma mata ku tsaya ku bi hakkin ku dan wani lokacin mazan tsoron matan suke ba sa iya gaya musu in mijin ki matsoraci ne ba zai iya bayani ba ki mai bayani dalla dalla kuma ku rinka tambayan malamai yawa waisalul ulama ku tambayi malamai su muku bayanin halaccin irin wannan dan kar mu ce waye gari yana cutar da iyalin shi wallahi walam
Allah ya saka da alkhairi wannan tace tana yi wa malam fatan alkhairi tana da yaro dan shekara 2 tana burin ya zama kamar kai sannan kuma tace tana so ta kawo shi makarantar ku amma bata san a ina makaranta take ba sannan tace ita ma tana so ta shiga islamiya duk bata san inda take ba
to wallahi ni kam ai ba ni ba wani abu bane ba Allah ya sani Allah shaida ina miki addu'a Allah ya sa danki ninka ninki eh muna fatan iyayen mu ma wallahi su fi mu ba mu kai ko ina ba wallahi eh astaghfirullah muna neman Allah ya yafe mana kawai muna neman Allah ya yafe mana eh kyakkyawan fatan ki Allah ya cika miki buri kuma kin yi hikima kwarai da kace danki zai hadda alqur'ani lalle wannan hanya ce ta budewar kwakwalwar yaro yana boko yana hadda alqur'ani duk yaron da ya hadda shi alqur'ani ba wani karatun zamani ko na addini da zai gagare shi kwakwalwa ta gama budewa so wannan abun kyau ne sosai kwarai da gaske ni a garin Kano nake zaune da iyalina da ƴaƴana da makarantar mu gabaki daya sannan idan Allah ya sa a Kano kike to da sauki dan kuma ba a Kano kuke ba to sai dai a samu boarding kenan muna ta kokari insha Allah ta'ala mu gina makaranta ta boarding school wanda insha Allah za a rinka daukan yara nan gaba kadan ba da jimawa ba so ga engineer Abdullahi Adamu Musa zaki iya turo tambayar ki ko bayanin ki sai tura miki lambar waya sai miki bayani ta yanda zaki iya kawo yaron aji ai masa interview shekarar sa nawa me ya haddace me ya iya me bai iya ba insha Allah sai a sashi a makarantar sannan ke din ma sai ki fadi matakin karatun ki da ilimin ki sai a duba ajin da ya dace da ki sai a saki duka akwai na yara da na manya duka da matan aure duka insha Allah ta'ala sai miki bayani Allah ya samu dace
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace dan Allah wai mai ingancin hadisin da yake cewa duk wanda ya sanar da watan Ramadan ganin watan Ramadan wanda ya sanar da watan Ramadan wata ta haramta a gare shi
wallahi haka ake ta fadan hadisin nan ni dai ina ta bincika har yau ban ga asalin sa da ingancin sa ba hadisan WhatsApp ne da Facebook ana ta yadawa so ina ba da shawara a taka tsantsan da daukan hadisan da ba a san daga ina suke ba ana aiki da su ko a ce wai idan ka yada wai kai ma ba za ka shiga wuta ba akwai magana da ana fadanta ma ka san dama hankali ma bai zai dauka ba yanzu mutum yana barnar da duk yake yi kawai sai ya sanar da watan Ramadan shikenan ya zama dan aljanna ke in an barki ko in an barka a haka ma kai sai ka gamsu a haka ba haka bane ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan tai sallama da turanci take cewa wallahi tana da matsala tana so mallan ya taimaka mata mijinta baya mutunta ta duk abin da ta yi dan ta kyautata masa ya tsana ma abin kuma baya kwanciya da ita falo yake kwana tace sai ya kai karfe 4 ko ya wuce yana ta danna waya tace da ba ta sha bada
to ki hakuri ki kwantar da hankalinki ki kai zuciyarki nesa Allah ya jarrabe ki kin fada hannun miji wanda yake gashi nan irin wannan matsaloli ana samu mazaje ba sa kula da matansu ba sa haƙƙi ba sa sauraron su kuma Allah ya jarrabe su wato da fitina ta waya da neman mata a waya shawara da zan baki ba mijinki ne kade ba it is not only your husband that has this kind of bad habit so you should be very patient ki zama mai hakuri ki kai zuciyarki nesa insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala will reward you abundantly for being patient with your husband and taking care of your marriage and so on and so forth so ki zama mai hakuri ki ci gaba da jawo hankalinsa you should report him to one of his sheikh if you see that he is respecting his malam if he has malam that he is respecting him you should report him with full respect to the sheikh and explain to the sheikh and let him listen to the sheikh maybe inshallah ta'ala za iya samun wani gyara so ki hakuri na san irin waɗanda suke zauna a kasashen turai ne idan ba a ce ta hakuri ba auren zai mutu sai ta zo ta tozarta ta wulakanta most especially if you are not living in Nigeria maybe you are living abroad it will be very difficult you will put yourself in a very bad situation or critical situation if you maybe allowed him to divorce you don't allow him to divorce you even if he has this kind of bad habit you should be very patient make you be following us and asking we can be giving you some advices that can help you inshallah tabaraka taala Allah miki albarka Allah ce miki ki
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace dan Allah a taimaka mata da addu'ar da za ta dinga yi tace wai kishi ta tasa ta a gaba duk sanda ta dauki ciki wai sai ta sa mayu sun kama dan ya mutu kuma mijin ya ki yadda ita take yi tace kuma wallahi tana son mijin yana son ta amma kullun cikin fada wai kishi tunda ba ta haihuwa shine tace wallahi ba wanda zai haihu shine tace dan Allah taimaka mata da adda
to na farko muna fatan Allah ya kara miki kauna da soyayya da mijinki kuma Allah ya sa mijinki ya san hakkinki ya bi miki ya kwatan miki hakkinki kar ya barki ki galabaita ki wulakanta ki tozarta abu na biyu maye maganan mayu babu wani maye a cikin shari'ar musulunci wannan maye believe da imani da ake akan maye babu shi a shari'a kawai sai dai a gargajiyance amma akwai tsafi dama cewa kikai an yi tsafi ana kaza shine amma maganan wai wani maye ko mai kama kurwa ko na abu da sauransu wannan babu shi tsohon tunani ne ya kamata ku yi kokari ku gyara ku daina kuma abinda zamu ce sanmu ne ko sihiri ne tunda ta riga ta faɗa ta ce ba ta haifu ba wanda zai haifu to wannan kin ga ya tabbata tana nan tana kulle kenan amma ki sani cewa Allah ne bai kawo lokaci ba kuma Allah ne bai kaddara ba amma ina miki albishir insha Allah zaki haihu da mijinki tunda kin zo kin kawo fatawa in Allah ya sa da Allah zai taimake ki akwai bayanin da muka yi dangane da karya sihiri da sanmu ki kokari ki samu ganyen magarya guda 7 ganyen magarya guda 7 da yawa 7 ki nika su duk 7 ki nika ki kulle 7 ki nika ki kulle sannan a samu ruwa wanda zai isa ai wanka ko a jarka ko a wani mazubi wanda zai isa wanka sai a zazzaga wannan ganyen magarya kwaya 7 din sai a karanta waɗannan ayoyi da surori kul wallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku alif lam mim zuwa muflihun aya 5 kenan sai ayatul kursiyu duk a cikin bakara sai wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman sai kuma amana rasulu duk a karanta duk a cikin ruwan a cikin wannan ruwa na magaryan kenan sai wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa alhaq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa inqalabu saghirin sai ayar wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kadu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata sai ayar qala Musa ataquluna lilhaqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu sahirun sai qul ya ayyuha alkafirun sai ainihin wasafati safa zuwa aya kamar 12 ko 15 duk a karanta gaba daya a cikin wannan ruwa insha Allah ta'ala sai a samu wuri sai ai wanka da shi a wanke kai sau uku sai a wanke jiki gaba ki dai kuma a kurba sau uku a sha wannan addu'o'i ne suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kare sihiri duk wanda yake da sammu ko yake tsammani an masa sammu ko yake neman Allah ba shi kariya da sammun wani to ya rinka wannan wanka a jikinsa yana sha in Allah ya so yadda ina miki albishir zaki samu waraka sai ki dada saurara ki bibiya ki wannan shine yafi alheri karki damu wani mayu ko wani maita kuma shi mijinki ki masa bayani ko ki kunna masa wannan bayani ya ji cewa ji tsoron Allah bai kamata ya bari ana tozartar da ki ana wulakanta ki kuma ana kai ki gidajen bokaye da matsafa ana tsafi ba daman duk mijin da ya kuskura ya je a wuri mace yar bid'a yar gargajiya yar bin bokaye to za ta azabtar da shi ta azabtar da abokanan zaman ta ma gaba daya ƴaƴansa ma ba za ta bar su zauna lafiya ba Allah ya shiryar da ita in mai shiryuwa ce in ba mai shiryuwa bane Allah ya mana maganin ta kuma ina baki shawara ki rike dare in ita ta rike bokaye ki rike dare ki rinka azumin litinin alhamis ki ce ya Allah wannan abokiyar zama ta Allah kai mun maganin ta Allah duk abin da ta shirya Allah ka wargaza ki rike wannan addu'o'i da muka baki kuma ki rike wannan sai kin bugo kina mana albishir da ikon Allah ko mu ma muna miki addu'a Allah ya taimake ki Allah kare ki
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ce algafarta mallam wai dan Allah ya ake wankan janaba
to wankan janaba na farko dai in janaba ta samu mutum ko ta hanyar kusantar iyali ko ta hanyar mafarki ko kuma ta hanyar zubar da jini na al'ada da ke samun mata ana so mutum ya samu ruwa mai tsarki tahirun mutahhir alma'ut tahur mai tsarki mai tsarkakewa kilin mata ruwa mai kyau ba ruwan tsimi ba ba ruwan kunun zaki ba ba ruwan maiƙo ba ba ruwan koko ba an gane ko ruwa mai kyau wanda bai canja launi ba bai canja sansane ba bai canja ɗanɗano ba yana nan ala khilqatihi a bisa halittarsa na ruwa kuma ruwan kai zama mai yawa ruwan da zai isa wanka kawai sai a shugaban ɗaki bayan an ambaci Allah a cikin zuciya sai a yi tsarki a wanki gaba sannan kuma sai a yi ainihin wato ɗebi ruwan sai a zuba a kai a wanke kai sau uku gaba ɗaya ƙoƙon kai haka sau uku idan aka wanke sau uku to sai a watsa ruwan gaba ɗaya a wanke jiki idan mace ce sai ta jika kanta ya jika sharkaf da ruwa ta tabbatar ruwa ya jika kanta gaba ki ɗaya to sai ta wanke sauran jiki sai ta matsa gefe ko ka matsa gefe sai ka wanke kafanka to wannan sifatul ijza kenan shi wanka na janaba yana da sifa kala biyu ne akwai sifatu kamal akwai kuma sifatu ijza sifa ta kamala akwai kuma sifa ta ijza wato wadatarwa ya isa wannan gajeren sifan da nayi shine amma akwai wanda ake bi a za a yi alwala bayan an yi tsarki a bi alwala a wanke gababban alwala sau ɗaya sannan a wanke kai sau uku sannan a raba jiki gida biyu a wanke ɓangaren dama sai an je ƙasa a dawo ɓangaren hagu sai an je ƙasa to wannan shine sifatu kamal kamar yadda Mizanul Mustaqni ya kawo da sauran malaman fiqihu suka kawo duk wanda aka yi yayi wankan janaba kuma yayi Allah ganar da
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce tana tare da mijinta yana daukan nauyinta yana mata komai matsala ɗaya dai baya iya gamsar da ita a wajen kwanciya wai ta tararrashe shi ta nemi hayya ya dinga biya mata bukatar da bata samu ba shine wai har taje ta aikata wani babban laifi
subhanallah
shine wai take so dan Allah a mata nasiha kuma din shi ma da
subhanallah subhanallah to irin waɗannan abubuwa kullum wallahi muna bayani maza ya kamata ku ringa kulawa da hakkin iyalanku yanzu gashi ta kai ga har ta kasa hakuri ta je ta saba wa Allah tana son mijinta da mijinta tana kaunarsa yanzu anan gurin kaga shine sababin jifa ta cikin wannan masifa da bala'i kuma alamu yana nuna tana da tsoron Allah ta yanda kaga tayi laifin kuma tazo tana neman mafita tana da tsoron Allah Allah ya kara miki tsoron Allah amma kin yi kuskure yar uwa kin yi kuskure ya kamata ki je ki tuba wa Allah muna fatan muna miki nasiha Allah ya ba ku ikon gyarawa ga hanyoyin da za a bi na farko mijin nan naki idan bai da lafiya ne a taimake shi ya je nemi magani idan bai da lafiya ya je nemi magani dan akwai mazajen da wallahi ba su da lafiya kuma ba za su ga matan su ba su da lafiya ba sun kashe kansu da ciye-ciye da shaye-shaye na zamani rashin kula da abincin da mutum zai ci da abin da mutum zai sha kai shekaru kana da iyali kana da nauyi akan ka ga shekaru amma baka kula da irin abincicikan da zaka ci mutum ya je yana cin abincicikan da za su illata shi a shimfiɗa su kashe shi ya zama ba shi da fawa wannan akwai hadari kwarai da gaske ashe an zo an cutar da wannan bayar Allah abu na biyu idan mijinki neman mata yake to kina da tashin hankali dan gaskiya yawanci masu neman mata ba sa sauraron matansu to sai ki kokari ki gane wannan ne yake yi to sai ki bugo sai a dada baki shawara idan kuma maza yake nema akwai masu ulwadi yana neman maza bai da lokacin matarsa ko yana neman mata bai da lokacin iyalinsa ko kuma ya gaji ne da ke watakila dan maza suna gajiya da mazajensu matansu da matansu in ya gaji da ke ne to kin ga wannan wata tamatul kubra ne wata masifa ce babba kuma sai ki ga me yake kike yi kika daina yi menene ya kashe ki yanzu a raye ko kazantarki ko rashin halinki mai kyau ko rashin kulawarki ko kina da kishiya tafi ki kulawa ya tare a wajen ta shi kuma ba tsoron Allah ba duk irin waɗannan abubuwan suna samun ku ya ko mata mazaje su zo su kaurace muku ko kuma an muku sanmu wataƙila ko an yi sanmu an raba shi da ke baki sani ba to kina dai da aiki ki bincike waɗannan abubuwa amma duka idan kin bincika babu ɗaya a cikin su to gaskiya da ki je ki rinka yin zina gwanda ki neme sauƙe miki ki je ki gama zawarcin ki saki sabon aure ki samu mijin da zai kula da ke shi ya fi miki alkhairi wallahu ta'ala a'lam Allah baki mafita
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce yar uwarta ce ta fada cikin wani hali ta ce na farko dai tun kafin su aure da wanda za ta aura sun kasance suna yin zina kuma aka zo aka yi aure ba istibra'i ba shine bayan an daura auren kuma suka yi ta shiga cikin matsala irin dai matsaloli suke ta faruwa tsakaninta da mijin mijin ya kasance wai matansa uku ita ce ta hudu to ita dai sai take ce musu ai saboda ba su bi ka'idar addini bane tace dai to amma za ta tambaya to yanzu babban matsalan ma wai ita yarinyar mata auren da ta yi auren ta fada harkar bin maza kuma kuma wai ita ma hakuka take ita yarinyar abin yana damunta amma wai ta rasa yadda za ta yi ta dina a taimaka mata ba su shawara wai
to ai kamar yadda aka faɗa shine duk auren da ba a bi Allah a ciki ba sai an ga tsiya a cikin sa ba su bi Allah ba sun keta dokar Allah yanzu saboda Allah malam mutum yana da mata uku saboda rashin imani mutum yana da mata uku ya je nemi yar mutane ya lalata ta da zina kaji zina suke yi kafin su aure kana da mata uku saboda baka tsoron Allah kana da mata uku kana zina baka tunanin ƴaƴa da kake aure kake haifa wannan zinacen da kake yi ƴaƴanka kake yankawa tikiti na tsiya wallahi maza ya kamata ku ji tsoron Allah yanzu kaga ya illata ta ya je ya lalata da ita kuma an zo an sake yin auren ba tare da an yi istibra'i ba ina shaidawa mata dole ne duk matar da ta yi zina kafin ta sake sabon aure sai ta yi jini daya a bisa zance mafi inganci wasu malaman ma cewa suka yi jini uku za ta yi ma wanda suka tsananta jini daya shine istibra'i me ma'ana istibra'i tabbatarwa cewa ba da a cikin ta mahaifar a wanke take babu komai sai ta ta tuba ta istighfari ta istibra'i akwai nauyi akan ki sai kin tuba zinan da kuka yi kafin ki aure na biyu kuma sai kin yi istibra'i to wannan ba su yi istibra'in ba ba ta tuban ba kawai sun je sun gamsu aure to ya dama za a yi ku samu kwanciyar hankali da nutsuwa auren kuma abin da yafi muni wai kuma gashi tana ta bin maza, to kaga wannan ya nuna cewa ita ma yarinyar mazinaciya ne, mijin mazinaci ita ma mazinaciya. Yadda ka je ka shuka ne kai ka lalata yar mutane kafin ka aure ta, yanzu kuma gashi ka aure ta din kuma tana bin wasu maza, kamata dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amal. Abu na biyu, wannan aure bai yi ba saboda an yi aure ne auren ana cikin zina aka yi auren, ba ai wannan istibra'i din ba. Yawa, shine mafi karancin abin da zan iya gaya muku a gurguje. Akwai wasu maganganun ba waɗannan ba, dan haka lalle ne sai ta je ta yi wannan istibra'i ta dawo a sake sabon daurin aure idan ana so. To wannan kwama chalan mamalan ta isa, an ce yanzu ma bin maza take ta yi. To wannan al'amari Allah zai sauke, Allah shiryar da ita, Allah ya gane da ita. Kun saba wa Allah, kun keta dokar Allah, kun ci mutuncin shari'a, kuna zama na saban Allah a yanzu ma da kuka yi auren, zaman saban Allah kuke yi, kuma bayan saban Allah kuma kina fita waje ki je ki dada bin wasu maza. Allah ya sauke wannan masifa.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce shekarar ta 11 da auren mijinta bayan biya masa bukatun su da na yaranta, ta ce ruwa gare shi, ta ce tun tana tambaye shi ma har ta daina tambaye shi, ta ce yanzu ko magana take yake mata ba ta alfahari da shi dan Allah bai a bata shawara.
To malama, tun da kika yi hakuri da shi shekara 11, ai kin nuku shekara 11, ai ba wasa bane ba, alamu yana nuna kina da yaya. To hakurin da kika yi kika ci gaba da kula da yayanki, baki mutu ba har yanzu har kika mana wannan tambayar. Ni kam idan a shawaran da kika nema ne, ki dada nemo hanyoyin da zaki samu na sana'a, ki dada empowering yayanki ki sama musu sana'a su ci gaba da rike ki da kulawa da ke tunda kin auri miji gashi nan su. Idan yanzu kika ce zaki kashe auren nan, kina da dama a shari'ar musulunci fatawar kenan, inda zaki nemi ya sake ki a shari'a baki saba wa Allah ba, saboda ya karya doka ta aure. Daga cikin dokar aure shine dole miji ya ciyar, ya share, ya dauki nauyi. To mijinki baya iya ciyarwa, baya sharewa, baya iya daukan nauyi. Inda zaki nemi ya sallame ki ya sake ki, kina da beta rayuwa wadda tafi wannan bayan kin mutu, wato kin kashe auren ya mutu. To wannan in kin nemi ya sake ki ba laifi bane, in kin tabbatar ƴaƴanki ba za su tozarta ko su wulakanta ba. To amma abinda nake jiwa mata masu irin wannan matsala, zai iya yiwa a zo a kashe auren kuma masifar ta karu, ba uba, ba uwa, ba inda zaki kai ƴaƴanki, ya ce ki bar masa ƴaƴansa, yanzu ma kina nan baya iya kula da ƴaƴanki, ballantana in kin tsallaka kin bar masa ƴaƴa. Yunwa ta kashe ƴaƴanki, in ma ƴan mata ne su rinka fita suna neman maza din su samu abin da za su ci su sha. To wannan abin da ke jiye miki tsoro, shawara ta in dai za a iya jurewa ai hakuri a lallaba ki dauka ki kuma kaddar ki kenan. Amma fa in kin tabbatar in kin kashe auren zaki samu matsala ko ƴanki za su samu matsala, shi nake ba da wannan fatawa. Dan ita fatawa ana yi ne ana dubawa meye zai haifu bayan an ba da fatawar. Amma idan kin san kina da wurin kulawa, za a kula miki da ƴaƴanki, za a dauki nauyin ƴaƴanki, kuma zaki samu ki aure cikin nutsuwa da alhamdulillah. To ki nemi ya sauke miki, tunda bai zai gyara ba ki nemi ya sauke miki. In ko ba haka ba, to a dan ƙara hakuri, a ci gaba da addu'a, Allah zai bada mafita, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace daga America ne, tace wai za ta iya aiki a debt collection agency for banking institution, sannan tace wai can I work directly in a bank institution like customer service representative?
Duka duk wani banki da mutum musulmi zai aiki na America da na Ingila da na ina ne da sauransu, idan bai saba wa ka'idodi na shari'ar musulunci ba zaki je ki ko zaka je kai. Wannan debt collection agency din da suke bada bashi, idan suna bada bashi ne a bisa tsari na shari'ar musulunci, if they are going by the rules and regulation of Islam, ko kuma suna ruling kamar yadda Islamic finance ake yi, you can go and work. It is allowed for you to go and work with them. But if it happens that they are not going with the rules and regulation of Islam, or they are not going with Islamic finance, so it is not allowed for you to go and work under this kind of company. Saboda suna mu'amala ne da haram, suna mu'amala da riba,
interest.
So kuma haramun ne interest a musulunci, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Any institution that is ruling with interest, it is not allowed for you Islamically to go and work under this kind of institution. So bihalattaki aikin ba saboda interest din da yake ciki da haram din da yake ciki. So it is forbidden, it is haram because of the interest that is they are dealing with in their company. Allah ya gane da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan tace su bi ne a wajen mijinsu. To wai idan uwar gidan tayi tafiya, mijin idan uwar gidan tayi tafiya sai mijin ya je ya kwana a gidan.
No.
Ko da ba ta nan kenan.
No.
So shine take cewa to ita ma amaryar ya halatta idan tayi tafiya ta ce masa kada ya je gidan uwar gidan ya kwana.
Warai kuwa idan haka ya daukar wa kansa wannan wahala ba wai ni wannan abun wai haka ne
malam da gaske ne ita da kanta ta rubuto tambaya.
Allah sauki mutane wato akwai abun mamaki. Yanzu mutum a ce yana da mata guda biyu. To bari mu mai uzuri watakila ko wani ne ya bashi fatawa a haka. Mutum yana da mata guda biyu saboda tsabar son uwar gida da biyayya da ladabi ga uwar gida. Bata nan ta yi tafiya sati ɗaya sati biyu haka zai je yana raba kwanan kenan ya kwana a ɗakin amarya ranar girki kenan. Wannan shi mijin naku wato ko mace bata nan ma tana aiki kenan tana girki kenan. Wannan shi ya dora kansa wannan wahala ba shari'a ce ta dora masa ba. Watakila iska ce take wahal da mai kayan kara, mijin kuma rauni ne a hannun matan shi. Ba mamaki uwar gidan ne saboda tsabar bakin ciki irin nata tana bakin cikin ki mallaki miji ta tafi bata nan amma sai ta haramta miki miji ta lazumta masa dole ya zo ya kwana mata a ɗakin ta koda bata nan. Wannan abu bai yi ba kuma daidai bane. To tunda ana zuwa ana yi ke ma in kika ce ya zo ya kwana a ɗakin ki ba kenan. Ai an yi adalci an yi daidai kenan. To amma wannan ba shari'a bane. Eh ba adalci bane ba gaskiya. Ba adalci bane. Ke kam tun da ke dalibar ilimi ne kina sauraron ilimi ki bashi ya je kwana a gidan uwar gidansa ko kwana nawa zai tunda ba kenan ki nuna musu cewa ke kin san shari'a kuma ke kina bin shari'a ne. Ba abin da zaki karu da shi dan kin sa ya zo kwana miki a gida yana gadin aljannu. Allah ya sauke.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ya dade yana rubutuwa yace wai yayi bayan gida sai ya tsarki. To bayan yayi sallar farilla da awanni wai sai ya ji wannan bayan gidan bai wanku ba. Shine yake cewa to ya matsayin sallar sa. Wannan sallar farilla da
kai Allah ya sauke. Yanzu mutum yayi bayan gida yayi awanni sai daga baya ya ji bai wanku ba. To haila yake ko ko me yake sai idan ya tabbata bai wanku din ba in ba shedan ne yake wasa da kai ba in ya tabbata bai wankun ba ka je ka bude ko ka dan shafo ka je ka jawo abubuwa to sallar ka ba ta yi ba. Amma ina jiye maka tsoron wala Allah ko dai shedan ne yake wasa da kai ko kuma kana da basir ne sai ka rinka tabbatarwa a lokacin da zaka yi sallah ka wanke yawanku. Fatawa ta biyu shine matukar a lokacin da kai sallah ka tabbatar ka wanke yawanku kai sallar ka to ba sai ka mimita sallar ka ba saboda zaka yi gini ne akan yaqini al yaqinu la yazul bi shak. Kai tsarkin ka lafiya lau kai sallar ka bayan awanni kuma sai ka ji kashi ya dada bullowa to sai ka dauka kashin nan daga baya fullo bayan ka gama sallar ka. Abin da ya kamata kai kenan dan karkar je kai ta wahala kuma ina ba da shawara ka je ka nemi magani ko na bature ko na gargajiya. Wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ya ce mutum ne baya sallah to sai ta addu'a dai Allah ya sa ya dinga yin sallah sai ya fara yin sallah. To ya ce mai hukuncin sallolin da ya bari a baya sun ci ya ce sun kai na shekara 10. Allah ya tallafi
turkashi subhanallah. shekara 10 bai bari bayan sallah. To alhamdulillah ya ce yana addu'a Allah ya sa ya rinka sallah da baya yi. Kuma ana nufin da ba musulmi bane ko dai musulmi ne baya yi.
Sallah ce baya yi.
Wato ashe ana samun musulmi ba sa sallah.
Allah ya gafarta.
To Allah ya yi maka. To abinda zaka yi shine abin da wallahi suka ce kika je kai ta istighfari kai ta tuba dan sallar shekara 10 ai ba za ta ramu bai. Kuma abinda malamai suka ce duk wanda ya bar sallah da gangan ya bar sallah to zai ji ta tuba ne dan zanubin sa ya mafi karfin a ce ya rama ba wai an yafe ma bane babban zanubi laifin ya mafi karfin a ce ya rama in kai abu aka ce ka biya ka kawo ayan nan saukaka maka ne sanan nassin da ya magana akan ramuwar sallah daman bacci ne ko mantuwa to kai ba bacci kai ba kai ba mantuwa ba wannan shine nassin da aka ce a rama sallah akai bacci ko mantuwa da haka in mun taba akan wannan tunda ba bacci kai ba ba mantuwa kai ba baka da kofar ramuwa akan ka da haka istighfari zaka yi ka je kai ta tuba kuma nan muka addu'a Allah madaukakin sarki ya kubutar da kai ya sa ka ci gaba da yin wannan sallah wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace mahaifiyarsa ce ake banta azumin wata daya tayi jinya to ta warke yanzu ta fara rama azumin to da ta fara kuma still sai take ƙara shan wahala wajen azumin saboda ulcer ce wai take damunta to shine suke tambaya yanzu ya za a yi
nayi bayani dazu duk wanda yake da ciwo ko tsoho ko tsohuwa wanda suke da ciwon da ba zai iya bari sai azumi kuma ba a san ranar warkewa ba ciyarwa za su da haka sai a je a ciyarwa wannan tsohuwa tunda ba ta da lafiya ga tsufa ga ciwon ulcer sai a ciyar mata wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce sister din ta ce ma'ana yar uwar ta ce ta yi alkawari ta ce idan ta auri wani za ta yi azumi 30 to da ta aure shin watan sa 7 wai suka rabu zama bai yiwu ba kuma ya gaskiya ita ba haka ta so ba ita ta so har ta kare rayuwar ta da shi za ta zauna to yanzu ya za ta yi
yau ya za ta yi ko in ban da azumi 30 yana kanta
wai tana da ciki
yanzu ta sauke shi lafiya kuma sai ta yi 30 duk wanda ya ba kance cewa zai yi wani abu to shifar mutanen kirki shine yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika ba kance tunda kai ba kance kin yi alkalwashi zaki Allah ya baki miji kin aura wannan kirinkin naki da kika jawo kanki har azumi 30 ina ma laifin ki ce zaki kwaya biyu 30 to wallahi sai kin rama ba ruwan Allah da wai kina da ciki kuma in yanzu ba zaki iya ba saboda ciki Allah ya sauke ki lafiya kina sauke yaron nan lafiya ki je ki kama azumi 30 kuma koda auren ya mutu sai kin yana kanki haka wata shekara a tafsir da Ramadan wani saurayi ya rubuto min takarda shi wallahi yana cikin damuwa ya nemi aiki ya ce in Allah ya bashi wannan aikin sai ya wasu ya ji ya tona rijiya da kansa wasu ya tona rijiya kuma sai ya faɗi gaba kaza rijiyar ka duba dan Allah malam mutare wala
aikin sa
ba shi ba mai tona rijiya bane kawai wai in Allah shi in dai Allah ya bashi in dai Allah ya bashi aikin ne ya samu aikin nan to yayi alƙawari zai tona rijiya mai gaba kaza kuma da kansa ba wai fibiya zai ba da kansa zai sari kasa ya tona wai shine ya bugo mu wai ya turo tambaya a wajen karatu wai shi fa wallahi yana cikin damuwa ga aiki ya samu ya fara cin albashi amma rijiya fa ta ki tonuwa nace wallahi sai ka tona ta wallahi sai ka tona rijiya Allah in baka tona ba kuma sai Allah ya kuna ka akan wannan abu mutum ya je alƙawari ya je abinda ba zai iya yi ba Allah ya sauwaye
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita ma ƙawarta ce mijinta mai zargi ko koda mahaifiyarta ce ta zo gidan sai ya ce shi fa an zo mai da mutane gida ya ta faɗa sannan kuma ta ce baya iya sauke haƙƙin aure shine take tambaya ta ce ko sabulu baya iya siya to ta ji an ce wai idan akwai zargi a aure wai ba aure
to na farko dai duk matar da ta tabbatar mijinta baya son mutane to ki tafi da shi a haka ita uwar taki ki bata guri ki ce wallahi mai gidan namu baya son jama'a yan kannan ki ne yan dangin ki ne tunda shi baya son mutane ki daina kawo masa mutane gidan shi in kina so ki gana da mutane ki nemi izini ki je can kin ga kin kashe wannan matsalar tunda dai bayan da zaki mijinki ne kuma kuna tare kuma Allah ya jarabe ki baya son mutane tunda baya son mutane karki zo ki tada hankalinki ki cika shi aurenki a daina zuwa idan sun matsa ki ce ku buga masa ku nemi izinin sa in sun matsa ki ga ya masa ki ce to ni fa nace kar su zo kuma gashi kaga dangi ne iyaye bayan da zan yi da su ki ci gaba da bashi hakuri a haka abu na biyu case din rashin daukan nauyin gidan shi wannan laifi ne kuskure ne a ce ko kayan miya ko sabulu ma baya iya kawowa to haka kuke fada yawanci amma kuma kuna zaune a gidan yanzu haka wannan ta shekara wajen 17 ko 20 a gidan amma kaji ta ce shekara 5 ko amma baya iya daukan nauyi tunda kika hakura kina iya zama da shi shekara 5 din baya iya daukan nauyi in kinga kina son sa a haka zaki iya jurewa ki ci gaba da zama mu haka muka fi so kada aure ya mutu ga rashin son mutane ga rashin daukan nauyi ki je ki ci gaba da lallaba albarkacin yayanki misali ki je ki ci gaba da kula da yayanki kar su tozarta idan ku kin ga ba za ki iya ba ga koran iyaye ga koran dangi ga rashin daukan nauyi kika ga gunda ki rabu da shi to ki rabu da shi ba laifi bane a shari'a kina da wani dalili da zai raba ki da shi saboda baya daukan nauyin ku baya kulawa da ku wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace tana yi wa mallam fatan alkhairi tambaya ta wai akan sujjadar godiya da ake sujjudu shukuri take cewa ta ga wasu in akai abu kawai sai ta ga sun yi sujjada tace ba dole kuma ba sa kallon alqibla ta lura ba sa kallon alqibla tace ta lura kuma ba hijabi a jikin su shine take tambaya ya abin yake ai mata bayani
ita sujjudu shukuri ba sharadin ta bane sai an yi alwala ba sharadin ta bane sai an kalli alqibla ba sharadin ta bane sai ana da hijabi ko wani abu kawai sujjada je take immediately wani abun alheri ya zo maka na labari sai ka kafa goshinka a ƙasa sai ka kafa goshin sujjada kawai ake da bukata so abinda kika yan uwanki suna yi ba laifi suka yi ba kuskure bane wallahi ta'ala alam kuma haka ake yin ta
wallahi saka da alheri wannan tace ta yi aure tana son mijinta yana son ta to amma ita tunda aka yi auren sai ta ga abubuwan duk ba haka bane tace ita yanzu babban abin da yake damunta wallahi wai sallar asuba baya zuwa sallar asuba cikin jami'i sai ya kai karfe 9 har zuwa 11 sannan yake wannan sallar asuba sannan tace wani lokacin har ta shirya ta tafi asibiti wallahi bai tashi ba da ya fara gyara 7 zuwa 8 amma yanzu ya daina wallahi sai 9 zuwa 11 nan take cewa to dan Allah a bata shawara
mai kamata ta yi wallahi shawara anan ina baki shawara da yawa daga cikin mata fa akwai masu wannan matsaloli akwai mazan da fa ba sa sallah ba su damu da sallar ba to ke yanzu Allah ya jarabe ki sallah daya ce baya yi a jami'i tunda yana yin azhar yana yin la'asar yana magariba to wannan da dan dama amma akwai hadari ki auri miji fitara yaya mai irin wannan dabi'ar da baya sallah ta asuba bai zai je jami'i ba bai zai kuma ya tashi ta akan lokaci ba sai karfe 9 zuwa 10 zai sallah asuba gaskiya kina cikin mushkila kuma kin auri miji mai matsala ki dage da addu'a Allah ya shirye da shi karki gaji da tashin sa karki gaji da matsanta masa karki gaji da hada shi da Allah karki gaji da ainihin wato hada shi da manyan mutane ko malamai ko iyaye da zasu sa kula da sallah saboda tabbas fa in mijin ki ya mutu da wannan dabi'a fa alƙawari ne sai ya shiga wuta dan muguwar dabi'a ta kare ga mutumin da baya sallah akan lokaci ba lalle kuma yin sallah a karba ba to amma idan ya zama dabi'ar sa ce watakila ko bai damu da sallah ba baya yi shi ma dai muna fada muna ba ku fatawa akan ku yi kokarin in za ku iya gyara mazajen ku da kan mummunan dabi'un da suke ku gyara su ku zauna da aurenku wannan shine abin da yafi kamata ya dace dan yau in kace za ka kakkashi aure akan wannan to za a samu mushkila wasu din mazajen suna iya daukan gyara wasu ba sa iya daukan gyara amma mijin da baya sallah kwata-kwata ai wannan akwai damuwa ni bana bada shawara mace ta ci gaba da zama da irin wannan mijin kuma ni bana bada fatawa mace ta ci zauna to ai kafiri ne tunda baya sallah kamar nada zunnan ne wanda ita kuma matar ce ba ta sallah to mijinki yana da rauni ne na imani watakila bacci yake masa yawa ya fi fifita abin nan kuma alamar munafiki ne yake wasa da sallah asuba munafiki shine yake wasa da sallah asuba so ki kokari ki farga ki fadaka a fadakar da shi a gaya wa malamai a hada shi da yan uwa ki bi hanyar siyasa da ladabi da biyayya shawara ta gare ki kenan ki ci gaba da rike aurenki in abu ya gagara kun bai yi ba to gaskiya ki nemi hanya Allah ya sauka ki nemi wani mijin ba shi ba Allah ubangiji ya gyara miki halin mijinki Allah sa ya dawo na sallan nan wallahi alam
Allah ya saka da alkhari mai tambaya ta gaba tace su bi ne ita ce amarya to sai yazo gidanta ba girkin ta ba bai sha'awa ta kama shi alaka da ita shin haramun ya aikata
mun ba da amsa akan wannan insha Allah ta'ala mun yi bayani a baya za ta iya saurara na
to mai tambaya ta gaba yace wai shin da gaske ne ba a hada kudin kasa in an siyar wai a cikin wani kasuwancin wai kasuwancin yana lalacewa yana so ya san gaskiyar
ana iya hadawa ana iya hadawa wata magana ce da wasu suka faɗa wasu malamai amma wasu malaman sun yi bayani akan halaccin haka mun taɓa yin bayani ya rotacce akan wannan hukunci su ana iya yi wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su uku ne a wajen mijin su tace wallahi wulakanci da zagi ita har tace sai ya ambaci sunan mahaifiyarta ya zaga tace yaran su uku haka ya tafi ya batta kwana tara ba abinci ɗan uwan suka kira shi wallahi aka ce me ya faru ya ki zuwa wallahi shine take tambaya wace shawara za a bata
to muna miki addu'a Allah ya gyara halin mijinki mai zagin iyayenki bai kyauta ba kuma yayi hali na dabbanci da rashin hankali to ki hakuri inda kwana tara ne kawai barki ba abinci yanzu muna da mai shekaru nawa ne ma shekaru da yawa ba abincin ba kulawa wata tace ko man shafawa ma baya kawo to ke kin gana ki da dan sauki kwana tara ne ki kokari ki hana shi zagin iyayenki abu na biyu ki kokari ki daina abin da yake sa ya zagi iyayen naki abu na uku ayi kokari a hada shi da manyan mutane ko nasa iyayen ko malamansa ko abokanai su masa bayani cewa iyayenki suna da muhimmanci a wajenki kuma bai kamata yana zagin iyayenki abu na hudu ki yi mai barazanar cewa in baka daina zagin iyayena ba zan iya rabuwa da kai zan iya rabuwa da kai dan darajar ka zata tabbata a wajena ne in kana mutunta min iyayena wannan ba laifi bane mane kika yi in kika gaya masa haka amma kar ki kashe aurenki a yanzu ki hakuri ayi masa fada ayi masa nasiha iya kwana tara ne Allah ya baku abin da zaku ci wata kila kafin kwana taran kuma yana kawowa yanzu kuma wani abu ne ya faru yake miki azaba Allah ya shiryar da ke da halayenki marasa kyau da yasa mijinki yake miki abin da yake miki kuma halayenki masu kyau ne Allah ubangiji dan albarkacin kyawun halayenki dinnan ya gyara miki mijinki ya ci gaba da kula da ke kuma ya daina zagin iyayenki wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan tace Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka take cewa ta yi aure amma mijinta baya ba ta kuɗi da za ta biya bukatunta ko wasu matsaloli yace tace ta samu aiki ma koyarwa yace ba da yawunsa ba tace su bi ne a wajen mijin nasu amma ita abokiyar zaman ta ta har jari ya bata amma ita ya hana ta sannan tace dukan su baya barin su fita anguwa amma dai gaskiya suna fita ba tare da ya sani ba shine take neman shawara
to na farko dai idan abin da kika faɗa haka yake mijinki yayi zalunci tunda ya nuna bambanci ya ba wata jari wata bai bata ba baya miki abin da ya kamata yayi na kulawa da ke sannan nayi bayani a karatu ma wani dalili da namiji zai ninki mai mata ya hana ta fita kwata-kwata babu wannan yawwa ba inda a shari'a aka ce wai kwata-kwata kar a fita matan annabi ma suna fita unguwa kai annabi ma ya zo a hadisi yakan raka matan sa ma unguwa to in tsoron Allah mutum yake gadara da shi to ai bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ga wanda ya zo da bayanin hukuncin zaman auren ma shi ma ya matansa suna zuwa unguwa ko yana fita da su zuwa unguwar to yaya wani zai ninki mai matar su ya rufe ta ya hana ta zuwa unguwa shi kuma yana fita wannan zalunci ne ba daidai bane sai dai kuma in wataƙila kuna da rashin gaskiya kuna fita kuna zuwa inda baya so kuna ƙetare dokar Allah ko kuna alaka da wasu ya toshe kofa yana ku wannan kuma ya fi ku gaskiya sai ku yi kokari sai ku gyara ku yi kokari ku san halin mijinku me yake so ku yi me baya so ku ne san ci wannan abun wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take tambaya take cewa za ta iya barin tarawih ta yi tahajjud shine take tambaya mai bambancin su dan Allah
zaki iya barin tarawih ki tahajjud zaki in tarawih ki bar tahajjud dan iyawa zaki ai duka sallan ma gaba daya nafila ce ba dole bane bambancin tarawih da tahajjud wasu na gani abu daya ne kawai salla ne dai da daddare amma wasu na bambantawa ita tahajjudi ita ce sallar da aka yi ta bayan an yi bacci an tashi wannan kuma shine magana da tafi inganci wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda tarawih al'ada yadda muka saba ita ce ake bayan isha'i ayi ta a gama raka'a 11 ko 13 tahajjud kuma itan ce dai raka'a 11 ko 13 amma sai an yi bacci an farka تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ولن da suka ce da tarawih da tahajjud duk abu daya ne saboda ita tarawih ai abin da ake nufi kai biyu ka huta kai biyu ka huta tarawih ana nufin hutu kai biyu ka huta kai biyu ka huta to ai a tahajjud din ma kana yin biyu ka huta kai biyu ka huta da haka duk iri duk abu daya ne kenan to amma fassara daqiqiya mana wana wanda akai dalla dalla ya fito fili تراويه تباين إشائي نافل فلي باي بچي با تهجد إذن أن يبچي أمبركا أكيتا تقر شندري والله تعالى أعلم ذاكي إن ديا كبر ديا كما ذاكي أحد أوها قبات ديا ونندك بالي في بني والله أعلم
لا يساك هذا الكريم تنبأ تقبتتشي تنا ديارينيا إشي كراغو مشابي يرتو بتفارع الأدابة شيني تكي تنبأ با مطلع بچي تنالا تناسو أما تباياني
eh ba matsala bane wasu na yin jinkiri ba su fara al'ada da wuri ba ya danganta ga irin jininta da kuma yanayinta da kuma irin halittar kuku wata tana iya yi ta kai sama da haka ta fara wata kuma kafin haka ma tana iya farawa karki da muka kita da hankalinki tunda ba auren ta kika yi ba wata sai ta yi aure in ta fara alakar aure da miji sai ga ta fara yi kuma dama akwai matan da kuma daman ba sa yi ana samun mace ya isa a musulunci ya isa daga ya isa ne in an ce ya isa wanda ta dauke tsammani ko dai shekaru yasa ta daina al'ada ko kuma lisigari sin ne har karancin shekarunta bai kai ta fara yi ba da haka duk akwai hukunci hukuncin su da sakin su da iddar su da ya za su idda da sauransu ki ci gaba da addu'a kuma a kai ta wajen likita a duba ta a gani ko akwai wani uzuri ko wani dalili ko wani ciwo da yasa ta daina dan gaskiya ana samun matsaloli na hana su matan su yi al'ada saboda wani abu da aka samu halal ko matsala na gangan jiki ko lafiya wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta kasance tana yin istikara duk saurayin da ta hadu da shi to yan sai ta hadu da wani tana son shi to amma kuma abin sai ya ja baya shine take amma in ta kwanta sai ta yi mafarkin shi abin yana damunta shine take neman dan Allah a bata shawara da kuma addu'a tace mutumin yana da kyakkyawan mu'amala da dabi'u a taya ta da addu'a
eh tunda kina son sakan dama ai zaki fada yana da kyakkyawan mu'amala da dabi'u eh to ina miki jaji duk wanda ta samu masoyi ya dan ja baya akwai matsala akwai ciwo da damuwa gaskiya ina miki jaji akan haka din Allah madaukin sarki ya dawo miki da shi idan rabon ki ne idan alheri ne gare ki ki aure shi amma ina baki shawara kamar yadda kike neman baki shawara karki dan kwararran ki akan sa din namijin da kika ga yana daga kafa yana gefe gefe ba so yake ba gaskiya ke ce kike son sa shi baya son ki kuma mutun ne mai karamcin da bai zai iya fito fili ya ga ya miki cewa baya so ba da haka alama ne namiji yake nan kin ga kina tabi yana kaucewa kina bi yana kaucewa to ki rabu da shi namiji baya so ne karki wahal da kanki kawai ki je ki ci gaba da addu'a Allah ya canja miki wani amma jaraba ki ta kwana kina mafarkin sa zaki zo ki bushe ki rame hawan jini ciwon zuciya ya kama ki akai shi kuma yana son wata son masa wani koshin wahala in ji ku da fada ki rabu da shi kurin ki je ki addu'a mu ma muna miki addu'a Allah ya baki wani bashi ba
Allah ya saka da alkhairi me tambaya ta gaba ta ce aure ne ake so a hada su na zumunci suna kamar ƴaƴan mata ne ta ce ita da saurayin nata to wai abin da ya faru wata rana suna yara iyayensa suna kwance akan gado daya a duhu sai suka yi canjan mama yaran suka kwana suna shan nono sai da safe aka gane ai ashe an canza yaran sun wannan ya sha nama can babar hancin ya sha to shine yanzu ake son a hada su aure amma suke so su ji me hukuncin
to hukuncin shine sai a tabbatar
an sha nono
to amma me adadin shan idan yaron ya sha daya ya sauke biyu ya sauke uku ya sha ya sauke duk yaron da ya tsotsi nono sau uku ya sha shan farko da karan kansa ya sauke ya sha na biyu da karan kansa ya sauke ya sha na uku to haramun ne aure idan kuma tsotsa daya ko tsotsa biyu la tahrimul massata wal massatani kamar yadda zo a cikin hadisi sahihi da ka jawabi yana hannunku matukar kun tabbatar yaran nan sun kwana suna shan nono na waɗannan iyaye mata wanda ba nasu ba to ba aure tsakaninsu har abada idan ku dan tsotsa ne dan karamin tsotsa sau daya sau biyu wannan babu laifi za a iya yin aure wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da ciki ne cikin fari ne ta kan yi laulayi da sauransu to idan tana sallah sai ta ji ta gajiya ko ta ji bayan ta yana zafi shine wani lokacin sai ta zauna to ya matsayin sallar ta
ba laifi duk wanda yake da larura ba zai iya yin sallah a tsaye ba sai a zaune ko a kishingide wannan duk babu laifi tunda kina larura akwai ciki zaki ya sallaki a zaune wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce yaran ta biyu ɗaya namijin shekara shi 15 ya haddace Qur'ani babban kuma shekara shi 17 yana da hadda izo 40 to idan suka yi laifi kamar rashin zuwa makaranta sai baban su ya ce musu za ku zama ƴan dako ko kuma ya ce musu za ku zama ƴan maula to abin yana damunta gaskiya in ta ce in tai magana sai ya ce ta babu ruwanta ai in ya cire hannunsu babu mai taimakon su shine take so wai bai shi take cewa uban ko izu goma bai ba shi da shi in ta ce ba kyau sai ya ce ai a bai kamata ba shine take neman shawara dan Allah
to ba laifi ko da bai izu goma ba wataƙila nema muku masara da abincin da za ku ci shi yasa bai iya yin izu goman ba da wahalar da ya akan ki kafin ya aure ki wataƙila shi yasa bai iya haddace izu goman ba sannan kuma dole a yaba masa ai tunda ya haifi ko da bai haddace izu goma ba ya haifi dan da ya haddace Qur'ani ya haifi dan da ya haddace izu 40 ai in ya ci sa insha Allah ta'ala zai samu ceton wannan yaya da haka karki aibanta shi akan ƴaƴansa sun haddace ba ai da yawa akwai iyayen da ƴaƴan sun fi su ilimi kuma ba aibu bane ba laifi bane wataƙila kulawar da ƴaƴan suka samu shi uban bai samu ba sannan kuma ki hakuri ai mijin yayi kokari uban yayi kokari tunda har ya dage ƴaƴan suka haddace Qur'ani suka haddace izo 40
to sai an bar su je makaranta bane
yake to kuma abu na biyu kamar yadda injiniya yake faɗa kin ga ai fadin da yake musu ai akwai sababi ba sa zuwa makaranta saboda yana so su ilimi dan kyautata masa zato yayi kuskure tabbas da yace musu jakuna da yace za su yi bara da yace za su yi roƙo ba wai yana nufin Allah ya sa su yi su zama jakuna ba yana nufin Allah ya sa su zama su yi bara ba uban da zai yi wa dan sa fatan yazo ya roƙo ko wani abu da sauransu a ransa ne yake baci yana ga ba a taimakon sa akan zuwan su makaranta ke da kanki kika ce suna kin zuwa makaranta da gangan ya yaron da ya haddace Qur'ani ya yaron da ya haddace izo 40 za a kyale shi yana kin zuwa makaranta kamar ya dauko hanya ce ta lalacewa mai gidanki yayi kuskure tabbas abin da yake faɗa ba daidai bane kuma a gaya masa akwai hadisi cikin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari Allah yana gaggawan karban addu'ar uba ko uwa na sharri ko na alkhairi ki gaya masa kalmomin nan da yake faɗa fa idan mala'iku suka amsa suka ce amin to ƴaƴan fa za su koma cikin wannan yanayi duk da cewa dai muna fatan kada Allah ya kaddara haka ki hakuri da shi karki rinka mai habaici da ainihin cewa bai kaza ba ke kuma ai yanzu ke ma baki gaya mana izin ki nawa ba da sai ki gaya mana ke ma izin ki nawa mu gani ko kin haddace ko baki haddace ba da haka mai gidanki ya kuskure ba daidai bane kuma ƴaƴan ki ma sun yi kuskure amma ki kyautata mai zato fada yake musu saboda ba sa son zuwa makaranta ga baiwa Allah ya musu amma suna so su lalace sai kuma wajen yi musu fada gyara sai fadi karma ta kuskure to sai mai masanaciya Allah ba shi ikon gyarawa ke ma Allah ya saki gyara wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai mijinta ne yake jinya bai da lafiya cikin azumi wai kuma sai ya neme ta har suka yi jima'i
a'udhu billahi
to wai shine abin yake damunta hukuncin ta ma to
a'udhu billahi ai dole ku ya dame ki kin yi rashin gaskiya kin je kin tabargaza ina ruwan Allah da rashin lafiyar mai gidanki ana azumin ta Ramadan ana azum watan Ramadan dan mai gidanki bai da lafiya yana miki shi ko wannan wani irin mutum ne shi tabuwar hankali ya samu rashin lafiya hauka ne ba titi bane ba ki da wani uzuri har da zaki ce mana bai da lafiya so ki mu ce miki tunda bai da lafiya ba komai a je ko ki tuba kin yi laifi kuma akwai azumi 60 akan ki kafara wallahi shi ma sai yayi 60 yawa kafara kafara to kana nima masa
azumin dama ina
to shikenan to yanzu in ka mata lauya kenan wata ila ko yana azumin yaje buga to mu dauka baya azumi to ya jawo miki kam akwai kafara akan ki so yanzu damun ki yanzu zaman lafiyan ki bayan kin jifa ta wannan ki je ki fara daga gobe Allah ya taimake ki ana buga sanyi ki je ki fara bayan Ramadan in ya shigo kika kammala Ramadan ki dora ki ci gaba da sai kin yi azumi 60 sai kin biya ko 61 ma sai kin biya Allah shirye ku
Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce dan Allah ai mata addu'a tana neman miji na gari kuma Allah ya kawo shi kusa da alkhairi
ya ubangiji ya bata miji na kwarai salihi kuma Allah ubangiji ya sa mutumin arziki ne mutumin kwarai ne insha Allah ba ita kadai ba duk wanda suke tare da mu Allah ya ba su mazan kwarai
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce Allah ya biya malam da gidan aljanna ta ce su uku ne a wajen mijinsu kowace gidanta daban amma ta ce tsakaninsu da amaryawa ya kai kilomita 100 amma daidai suke rabon kwana wai duk sanda ya tafi gidan amaryar wallahi sai ya kai kwana 5 ma wai sai ya ce musu wai uzuri ne ya hana shi dawowa shine take
eh ai dole ai ya bada uzuri kuma da yake ba ku da tausayi a ce kilomita 100 tsakani ku wajabta masa haka kace
eh amma ai ta yi ba kwana daidai bane ai
to ai dalilin da yasa zai yi jinkiri a ce tsakaninsa da gidan matarsa kilomita 100 ana rabon kwana daidai wa daidai in kwana biyu ne ya je ya dawo kenan ai ba ai adalci ba anan ba ku saukaka wa mijinku ba daka dole muku ƙarya dole yazo ya tsallaka mana yana ƙara kwanaki kenan to ai ya aikatu ya sha tafiya malam
kwana biyar
wanda ya buga ba cewa ne yayi daidai ba fa ka fahimce ni ka fahimce ni ba cewa ne abin da ya daidai bane amma me to me rashin tausayi wannan kilomita 100 ku ce wai sai ya raba muku wani daidai ai ba daidai bane kuskure ne to amma idan shi ya riga ya yadda yace zai raba muku kwanakin ku daidai ya zalunce ku kuma ya shiga hakin ku kuma Allah yana yabansa bashi kuma sai ya biya amma dai ina baki shawara ku sauƙaƙa masa gaskiya inda ya sayi kilomita 100 ya je da wannan wani irin rabon kwana ne haka ai yayi tsanani da yawa wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mai hukuncin mijin da ya san hakokin matarsa amma baya biya mata Allah ya saka maran da mafi
bacin yana sani baya yi yana cikin laifi yana cikin zunubi sai ya je ta neman istighfari kuma lalle idan ya mutu a cikin wannan yanayi kamar yadda Allah yake bin kowa ya karbi haƙƙi sai an karbi haƙƙi a wajensa Allah ya gyara shi Allah ya shirye muku da shi
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa Allah gafarta malam mijinta yana da hali yana siyan komai su sabulu da sauransu to amma fa irin su turare da man kitso da sauran kayan kwalliya baya bayarwa to shine tace ya halatta ta dan ɗebi shinkafa kamar kwano biyu sai ta siyar sai ta yi sauran bukatunta kuma Allah ta ce mijin yana da hali sai dai ta ji a waje ana ta yabansa
kake diban masa abinci kije ki sai sabulu da wannan foda da wai duk da hakkin sa ne gaskiya amma za iya samun matsala ki diba abincin sa ki sayo foda ai wannan kin ga ba larura bane eh ba dole bane mana abin da nake nufi bai zama babawi ba dole akan shi ba baya cikin larura da dole a rayuwa sai kin yi shi a banki ba idan misalin yana ajiye kuɗi ko yana da kuɗi aljihun sa kika dauka kike sai hoda kika dauka kika sai turaren da zaki shafa wannan ba laifi bane ba amma a ce ki sayar masa da abinci a wannan ba daidai bane musamman yanzu halin da ake ciki ana da kuwa ki rinka diban shinkafan sa kina sayar kuma sharrin su wallahi in ka bude musu wannan kofar zuwa za su yi ta cefanar da dan wake da shinkafar da ake da shi ku bi a hankali fa ku bi a hankali ki nemi yadda dai zaki tatse shi ya baki kudin ki kawai ki sai kayan kwalliyar ki wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan ita ma tace mijinta yana da hali to amma a gidansu ana roƙonta iyayenta da ƴan uwanta da su ba musamman babanta tace to shine take cewa ya halatta idan mijinta ya bada kuɗi da niyan bukatunta ta dauki kuɗin ta basu
in ya bata hakkinta ne duk wanda ya baka kuɗi kai wani abu ai hakkinka ne zaki ya tsakuran wani abu ki taimaka iyayenki wannan ba laifi bane ba sai dai kuma karki ɗebe kuɗin gaba ɗaya kamar ya baki sai a tamba ki sai takalmi ya ga baki sai bakin tura gidanku zai ji ba dadi amma ki tsakuro wani abu ki basu wallahi alam ba laifi bane
Allah ya saka da alkhairi wannan tace shekarar su kusan 10 yaron ta yana fama da aljanu sun iya kokarin su sun je wajen malaman sunna to amma wallahi abin ya gagara tace yanzu ya kai ya gama secondary tace ita kuma ba ta so ta je ta yi shirka shine take neman a ba ta shawarwari
ki dade kin hakuri in Allah ya sa da zai samu waraka ai ana iya samun larura ciwon zamani ma ya samu mutun shekara 10 shekara 10 ai hakuri ballantana wannan ciwo na aljani da yana iya rabuwa da shi insha Allah Allah ne bai kawo lokacin barakar ba ku jira Allah za ku ga alheri insha Allah ki ci gaba da bin malamai na sunna akan neman magani kar ki je wajen malamin bid'a kada ki je wajen bokaye kuma in Allah ya sa da zai samu waraka muna masa addu'a Allah ya warkar da shi ki kara hakuri tunda har yana iya zuwa makaranta zai gama secondary ai abu ne mai kyau wannan
Allah ya saka da alkarime tambaya ta gaba ita ma tace dan Allah a taya ta da addu'a Allah ya bata saurayi da zai so ta domin Allah
to Allah ya sake din ki zo na kwarai ke ma ki so wanda zaki so dan Allah kuma Allah ya hada ku da mazajin kwarai da zawarawan ku da yan matan ku gaba daya
Allah ya saka da alkarime tambaya ta gaba tace ita kuma al'adarta ne yake mata wasa sai ya zo sai ya dauke awa 2 zuwa 3 haka har lokacin sallah ya zo to za ta dinga yin wannan sallolin ne haka shine da take tambaya a mata bayani
idan zuwa yake je dawo zaki tabbatar in daukewa yayi gaba ɗaya kamar yadda malaman fiqh suka faɗa kin tabbatar kin ga alamar tsarki zaki iya wankan ki sallarki amma in wasa ne yaje dawo kin san a rana ɗaya dan ya dauke awa ɗaya awa biyu zai saki dawa ba sai kin sallah ba wannan baya cikin wanda aka baki dama ki sallah sai ki jira shi sai kin gama kwanakin ki 5 ko 6 da kike yi idan ku yana daukewa ne ba da space din kwana guda ko kwana biyu to zaki wankan kiki sallaki ki komai da komai in saki dawa ki dade koma ruwa haka ake wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai alwalad da tayi lokacin tsarkin haila za ta iya yin sallah da ita Allah ya saka mallan da alkhairi
za ta iya yi mana indai ai wankan janaba ne kuma ta alwala a ciki ta tsabtace jikinta za ta iya yin sallah da shi babu laifi wallahi alam
mai tambaya ta gaba yake cewa sallah yayi ya manta wai bai kalli alƙibla ba ya matsayin sallar sa
ba komai idan akwai sauran lokaci sai ya rama sallar idan ba lokaci kuma yayi kuskure shikenan Allah zai masa afwa haka mai alari ya faɗa dukkan wani ramuwa da za a yi irin wannan idan akwai lokaci a yi idan kuma babu shikenan ya riga ya wuce na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan tace mijinta wallahi bai da hali mai kyau baya kyautata mata dan girman Allah tace mallan a masa nasiha
ubangiji Allah ya gyara mana halayen mazaje masu mummunan dabi'a kusan kullun zaman nan da muke muna magana ne akan halin mutanen da ba sa kyautata wa iyalansu da matan da ba sa kyautata wa iyalansu muna miki addu'a Allah ya kubutar da ke daga wannan miji ya sa gyara halin sa ya ci gaba da kyautata miki samu rayuwa mai inganci
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa shekarar ta 5 da aure mijin ba a gari yake ba tace abubuwa sun shiga tsakanin su sai har ta waya yake ya sake ta ta waya tace dan Allah a taimaka mata da addu'a babu alaka mai kyau a tsakanin su kullun a cikin fada suke
to Allah ya baki yadda zaki tunda har ya riga ya sallame ki kullun kuna cikin fada watakila shine yafi alheri gare ki ai muna miki addu'a Allah ya sa zaman zawarcin da zaki yi ya zama zama ne na alheri kuma ya sama miki wani miji ba shi ba na alheri
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wannan yake cewa dan Allah ya ake amfani da ganyen magarya wajen wankan gawa
ana idan an zo wanke gawa ana dauko shi sai a zuba shi a cikin ruwan bayan an saba shi da sabulu to sai a sa ainihin wato ganyen a ciki sai a irin wankan dauraya kenan sai a sa masa shi a ciki amfanin sa an ce yana rike gangan jikin mutum kafin ya rube da wuri kuma ya zo a sunna annabi ya ce ai akwai alheri a ciki wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi. Wannan shi ma yace ana bin shi azumi tun na bara, sai yace Rajab yazo zai rama. To yanzu da ya fara wai sai ya sha wahala, sai da aka kai shi asibiti. Da dauke aka kai ta asibiti, da aka kai ta asibiti aka gano tana da karamin ciki, kuma yanzu ga azumi yazo, yayi kamata ta yi.
Sai ta ajiye azumin ta jira, idan Allah ya sa ta sauke cikin lafiya, sai ta rama wannan azumi din. Bayan ta sauke ta samu karfi ta ci abinci, sai ta rama azumi. Wallahi alam.
Wallahi saka da alkarimi tambaya ta gaba, wai hukuncin da duk abinda wannan matarsa duk abinda matarsa ta masa Allah ya isa yake mata. To kuma sabon aure ne tace.
To kin hadu da miji gashi dai gashi nan ne, sai dai Allah sauki. Yana son ki ne ai, tunda Allah ya isa kawai yake miki bai sallame ki ya kore ki ba. Amma dai gaskiya kamata ya gyara. Allah ya san miji fa akwai hadari akan mata. Amma ki ci gaba da hakuri shi, tunda sabon aure ne, ayi masa nasiha, a hada shi da malamai su yi masa bayanin cewa abin da yake kuskure ne ba daidai bane. Kuma ki daina yin abin da za a ce miki Allah ya san, ki daina yi. Tunda mijin ki mai bakin Allah ya sani. To ki daina masa abin da zai yi miki Allah ya san, sai ki gyara. Wallahu alam.
Wannan take cewa dan Allah wace addu'a za ta bata, za a bata wai mijinta hankalinsa ya dawo kanta.
Ki gyara halinki, babbar addu'a shine ki gyara halinki, ki yi masa ladabi da biyayya, ki kama Allah. In kin rike Allah sai ki rinka addu'a cikin sujada da tsakar dare, Allah ka dawo min da hankalin mijina kaina. Kar ki je wajen boka. Yanda ake mallakan miji, Allah ya ji kan Sheikh Jafar, Allah ya masa rahama, yayi wata lecture lokacin muna dalibai wa matan aure. Mata suke ta tambayan sai ake mallakan miji. Abin da ya kawo shine ladabi da biyayya da tsafta da kwalliya da girmama miji, girmama iyayen miji, kula da gida. Wannan mace take mallake miji, amma ba gidan boka ba. Allah ya masa rahama. Da haka ke ma muna fatan Allah Ubangiji ya baki ikon yi wa mijinki biyayya, ki mallake shi.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace menene hukuncin matar da ta yi bari bayan mijinta ya sake ta, ko kuma bayan rasuwar mijinta?
Idan barin ya kai wata uku shine ake masa hukunci kamar ciki. In bai kai wata uku ba kuma ya zama jinin rashin lafiya ne, ba za a irga shi cewa kin yi idda ba. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace me hukuncin matar da ta sa implant, wannan abin da ake sa a hannun na hana haihuwa, sannan kuma wai Allah ya mata rasuwa, sai an cire shi ne?
To ba sai an cire shi ba, ba a so idan mutum ya mutu a yanka jikinsa ko ai wani abu da sauransu. Tunda idan ta sa shi ne a bisa dalili na shari'a, dan ta daidaita haihuwa yanda shari'a ta yadda, wannan ba laifi abin ne ta da shi. In kuma ta yi akan kuskure ne, implant bare hana ta shiga aljanna ba, sai ai mata addu'a Allah ya fi mata kuskurenta. Allah ya fi mata kuskurenta. Na'am.
Allah ya saka da alkarimi. Tambaya ta kusa da ƙarshe yake cewa wai mai hukuncin masturbation, istimna'i kenan, wai idan mutum wai zina ne abin, ko kuma sanai ce wai idan aka aikata za a yi wanka?
Bai da kyau, kamar yadda muka yi bayani dazu, kuma an baya ma mun amsa fatawa, amfani da hannu kenan, istimna'i kuskure ne, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aka tambaye sauran malamai suka haramta haka din. Kar a yi, jumhurin malamai sun tafi akan rashin halaccin haka, laifi ne ba daidai ba ne. Kuma idan mutum ya yi har ya zubar da maniyyi, zai wanka mana. Ai mun faɗa, in dai ka fidda maniyyi za ka yi wanka, in dai ba dukanka aka yi ka fidda maniyyin ba. Wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce dan Allah a yi nasiha ga mijinta. Ta ce wallahi ya kasance yana dukanta a gaban yara, ta ce ranar har tsirara ya mata a gaban su. Kuma idan ta ce idan ta kai kara wajen iyayenta, sai su ce ta yi haƙuri saboda iyayen ba su da ƙarfi, ta ce. Sannan ta ce wallahi sutura ma sai ta haihu yake mata, don Allah mai yi mafita.
Allah ya bata mafita. Ka duba wannan abin tausayi malai. Yanzu jama'a mutum ya doki matarsa ta aure har ya mata tsirara a gaban ƴaƴansa. Yanzu al'umma kuna son alheri. Yanzu wannan daidai ne maza masu dukan matansu, ka daki matarka a gaban ƴaƴanta sannan kai mata tsirara saboda baka da hankali. Wannan dabbanci ne da rashin hankali. Wannan ya kamata alkali ya ladabtar da shi wallahi. Wannan rashin hankali ne wannan. Uwa a gaban ƴaƴanta kai mata tsirara?
ba wai dukan kade ba ka dake ta ka kunyata ta a gaban yayanta kuma ka mata tsarara tsaraici gaban yayanta wannan wani irin tunani ne wannan kuma abun tausayi abun bakin ciki iyayen ma ka san wato ni akwai mamaki wasu iyayen yanzu miji yana yi wa mace irin wannan wai a koma kun wai a ce wai a hakuri ta je ta ci gaba da zaman aure talauci rashin hankali ne engineer talauci hauka ne talauci za ta mutu ne da talauci wallahi idan dai ba zai gyara wannan abun ba ki rabu da shi talaucin ba zai kashe ki ba Allah zai baki abinda zaki ciki rayu ki daina bari yana dukan ki kuma ki daina bari yana miki tsarara ki iya karfin ki ki hana shi ko ku hadu da ƴaƴan ku kare kanku wannan bai kamata a sassauta masa ba ko miss kallon zancin wannan miji mai wannan dabiya ga duka gaban ƴaƴa ga kuma tsaraici iyaye ina so ku gane wannan dabi'ar da ake da shi wai mace ai dai mata azaba a gidan miji a daka ku ce ai hakuri a hana abinci ku ce ai hakuri a tozarta ta a zage ku ce ai hakuri babu wannan fa a shari'a fa shari'a fa bata ce fa ka je ka mai da yarka ta zama baiwa wani ya karya mata kashi wani ya halakar da ita wani i tozartar da ita wai ka ce ai hakuri ba wannan baya cikin shari'a ba kawai kuna yi ne ku a karamci irin naku amma kar ku azabtar da ƴaƴanku da da'awar cewa shari'a ce tace ku yi wannan shari'a tace mutum ya ta dukan mata har ya mata tsaraici gaban ƴaƴanta kuma ta ci gaba da zama a gidan shari'ar ita tace baya bayarwa baya ciyarwa tana zaman yunwa kuma a ce shari'a ta ajiye ta a haka kuna so a bata shari'ar musulunci a liƙa wa shari'a zalunci ba daidai bane Allah ya sauke da haka ki maza ki nemi ƴancinki gaskiya kuma ya kamata wannan manya su sa baki a duk inda take wannan matar ya kamata a taimaka mata gaskiya kuma wannan mijin ya kamata a ja masa kunni wulakancin ya isa wannan Allah ya sauke
Allah ya saka da alkhairi wannan ta rubuto tambaya a wancan zaman wacce tace danta yana Germany shekara kusan 15 baya kiranta a waya sai take cewa ai babanta ma baya kiransa tace kawai
kina tare da uban kenan yaron
a ba sa tare yana kasar waje tace kawai wannan dai kishiyar tata ita kawai yake kira ita yake wa hidima shine take karin bayani
to tunda yana kiran kishiyar ki yana mata hidima sai ki gaya wa kishiyar taki kice ta yi masa magana ya rinka miki hidima ya rinka kiran ki bazan iya cewa an yi masa sammu ba zai iya yi an masa sammu ban da wani dalili ban da wata hujja amma tabbas zuciya za ta soso yaya za a yi a ce yaron nan yana raye ya kira kishiyarki ya gaishe ta ya mata hidima ya komai ke kuma zai miki ba dole da walakin goro amiya ina ba da shawara ke din ki kira shi ke din ki neme shi ki bi ta hanyar kishiyarki ki yi hakuri durkusawa da ba gajiya ba ne ki nemi hanyar da za ki yi alaka da shi idan akwai lambar wayarsa ki sake turo mana ta nan ki faɗa mana ƙasar da yake za mu kira shi za mu masa nasiha in Allah ya so yadda Allah ya bashi ikon gyarawa
Allah ya saka da alkhairi tambaya ta kusa da ƙarshe tace su uku ne a wajen mijin su to amma shi shi yana da wata ɗabi'a wai shi in dai ba ranar girkin ki bane sai ya zo kun yi mu'amala aure da haka yake musu shine suke cewa
shikenan ai tunda yana yi wa kowa shikenan ai tunda kowa yana yi wa ko shikenan ba wani damu ai tunda yana yi wa kowa da yana yi wa wata ne baya wata to yayi zalunci ya shiga haki wallahi alam
to mai tambaya ta karshe yace ya kasance yana son wata to amma wallahi an sa rana to amma da matsala ta samu a tsakanin su wai sai ta ce masa kai ka zo ka karbi kuɗin ka ta fasa yace wallahi yana matukar santa
wai an
ta faɗa sai ya ji hankalin sa ya tashi ya shiga damuwa sosai abin yana damun sa da Allah a taya shi da addu'a
a wace addu'a Aba shi ne, aba da Allah. Ana wulakanta ka kai ko ka ce mai maka addu'a. Wato ina so mutane ku gane, irin wannan ɗabi'a da wasu maza ko samari suke gaskanci ne wallahi. Ka makale wa mace, kingan makale mata. Ka makale tana tozarka taka tana wulakanta ka. Wai har ta ce wai ka zo ka ɗibi kayanka. To muna maka addu'a idan alheri ne gare ka wannan yarinya Allah auren maka da ita wannan hali naka na hakuri ko indai dan Allah kake yin sa muna fatan Allah ya baka lada amma kana da rauni ina jiye maka tsoron ko ka aure ta wannan matar ba za ka iya sarrafa ta ba. Ina jiye maka tsoron wannan matar ko ka aure ta baka ita ka bata baka isa ka bata doka ta bi ba. Ina jiye maka tsoron ita ce za ta aure ka ba kai za ka aure ta ba. Ina jiye maka tsoron ba lalle ka iya yin adalci akan ta ba bayan ka kara mata kishiya. Amma wannan launin ka ya bayyana kwarai da gaske. Amma ba zan ki maka addu'a ba tunda ka nema tunda ka makale mata jarabe mata ne. Kaje Allah ya baka nasara, Allah ya sa mataka ne, Allah ya sa kuma ka gyara halinka na wannan rauni. Kai hakuri da kalmomi na abin da ya kamata na gaya ma kenan dan ka gyara saboda ana son namiji ya zama tsayayye. Namiji tsayayye a gidansa ba ka zama menene sokoloto ake cewa ba. Mataka tana budurwarka tana janka a ƙasa tun yanzu kuma ka aiko mana wai mu maka addu'a. Ana janka a ƙasa kuma ka ce a maka addu'a haka a jaye. Allah ya sauki. Allah ya shiryar da mu. So ina ganin anan zamu dakata insha Allah tabaraka wataala. Abinda muka faɗa ne daidai Allah ya madaukin sarki ya bamu lada. Wanda muka kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar Allah. Anan zamu tsaya insha Allah sai kuma wani sati in Allah ya sa muna da rabo da rai da lafiya. Za a sake bude group kenan insha Allah taala har a sake tsoro wasu tambayoyi dan mu ci gaba da amsawa. Wallahu ta'ala a'lam.
To masu sauraro duka anan muka kawo ƙarshen shirin. Muna godiya da wanda suka dauke mu su Salis Muhammad da Usman Abdalla da Ahmad Ibrahim Gidado. Muna godiya. Allah ya saka da alkhairi. Masu turo tambayoyi za su iya turowa directly ta shafin TikTok na Malam, sannan ta Instagram ma za su iya turowa, sannan za su iya turowa ta profile dina a Facebook kenan directly. Engineer Abdullahi Adamu Musa. Yawwa, za su iya turowa. To, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.